kalubale wanda zamu bada mu ma kamar da muka ce hadisi guda 10 zamu bada kalubalen su to zamu fara bada daya ne talital sai ya bada amsa wannan hadisin guda daya sannan sai a karo mai na biyu
gaskiya ne
dan abi abun annabi a tabbatar shi kanshi ya tabbatar ba a tara mashi tambayoyi ba kuma ya bada amsa kowa ya binci ya bada ina fata an gane
haka yake
azaran ma dauko waya kashi ka sa calculator da calculator zamu yi mashi wannan
jalal abdullahi
na farko aje cikin sahihul bukhari sahihul bukhari al mujalladul awwal a daga shi da sahihul bukhari tambayar da zamu bada shine sahihul bukhari a cikin mujalladi na daya hadisi na 364 nan ne suka ce wajen ginin kaba dama ai mun bada su guda 10 a jere ko to daya nan farkon shi zamu dauko inda suka ce wajen ginin kaba manzo Allah yayi sirara akwai yan son rai yan son zuciya wadanda na jima'i Allah suna cewa ai lokacin yarinta ce ko yarinta ce rishin dadabi ne ka kawo ga manzo Allah kariya kake amma zan kawo hujjar da ta nuna lokacin ma shekarar shi 10 da aure to ba mu gane yarinta ba shekara shi 10 da aure a rubuce gashi zamu zo da littafin yayi shekara 35 sanda akai abun kuma yayi aure ne yana da shekara 25 ya aure Khadija a cikin littafin ku zamu karanta
eh mu ci gaba
to
alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya gafarta zanuban mu ya tabbatar da digadigan mu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ungulu ta koma gidanta na tsamiya ungulu ta koma gidanta na tsamiya sai dai kash wannan gida na ungulu ko wannan sheka ta ungulu mun riga mun kona ta mun riga mun rusa ta mun zunguro ta mun zunguro wannan sheka ta ungulu babu inda za ta iya komawa amma ta yi yunkurin komawa gidanta na tsamiya za ta tarar babu gidan ba tsamiyar ba gidan ba tsamiyar saboda mun riga mun gama da su a dalilin da yasa na faɗi wannan magana shine duniya ta zama shaida al'ummar duniya sun gani da arna da musulmi da kowa da kowa an haska wannan jagora na tatsini an dauke shi bidiyo da kuma sauti ana jin muryarsa ana ganin hotonsa an bashi ayoyin alqur'ani aka bashi aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun Allah yana magana ranar gobe kiyama arna da kafirai da mushrikai za su tashi daga kabari sai su koma suna zance da juna sashi na magana sashi na bada amsa ran yaushe ranar gobe kiyama wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasa'alun idan baka yadda ba cewa ranar gobe kiyama ne koma baya uhshiru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun sai Allah yace wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasa'alun ranar gobe kiyama ne ranar da za a tashi mutane daga kaburburan su a wannan rana ne Allah subhanahu wa ta'ala yace arna da mushrikai da yan wuta za su koma suna hira da juna karshen suratul mu'minuna kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala yace sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wa la yatasaaluna Allah ya ce ranar gobe kiyama idan aka yi busa cikin kaho fala ansaba bainahum babu dangantaka tsakanin su wala yatasaluna kuma ba za ka gansu sun koma suna zance ba to an ba wa masussuka shugaban tafiyar tatsine shugaban tafiyar ƙaryata hadisan manzon Allah aka bashi ayoyin nan nan Allah ya ce yatasaluna nan kuma Allah ya ce wala yatasaluna kuma rana ɗaya ne rana ɗaya ne shine ranar tashin alkiyama Allah ya ce za su yi zance a waccan aya, aya kuma Allah ya ce ba za su iya magana ba, ba za su mayarwa da juna zance ba. Kaga karara wannan ayar ta tabbatar da abin da waccan ayar ta kore, waccan ayar ta kore abin da waccan ayar ta tabbatar. Wannan ta ce ya tasa'aluna, wannan ta ce wala ya tasa'aluna. Kaga da muka danka wa masussuka waɗannan ayoyin mun ɗauka zai ce zai mangare su mun ɗauka zai ce za a mangari wannan ayar ko a mangari ta suratul safati ko a mangari waccan ta cikin suratul mu'minun saboda wannan ta ce ya tasa'aluna wannan kuma ta ce la ya tasa'aluna kuma duk rana ɗaya ne ranar gobe kiyama nan Allah ya ce za su yi wa juna magana can kuma Allah ya ce ba za su yi wa juna magana ba To da muka bashi ayoyin mun dauka mangara mangara ayoyin za su ji yace a dauko ayar sun ci karo bariya mangaru wannan bariya mangaru wannan sai muka ji dan tatsine yace a'a ganewa ne ba a yi ba amma ga yanda lamarin yake shi ma kafin ya bada amsa ya dau lokaci yace a jira shi sai ranar alhamis yaje yayi bincike ya gano cewa ko da muna kallon ayoyin nan a zahiri kama sun ci karo to amma ba haka bane yace ga jawabi ga bayani ga amsa ga kaza muka ce to alhamdulillah inda dai ayoyin qur'ani maganar Allah da tafi kowace magana zama gaskiya ita ma akan yi bayani dan kar mutane su ce ayoyin sun ci karo ko kuma maganar Allah da tafi kowace magana zama gaskiya akwai lokacin da takan buƙaci a yi bayani in ba haka ba mutane za su gaza fahimta su ɗauka cewa akwai cin karo tsakanin maganar Allah da maganar Allah to inda wannan ya faru a cikin maganar Allah to ashe idan irin haka ya bayyana gare mu a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mi masa sai mi mata wato maganar manzon Allah sai mi mata irin abin da muka yi wa maganar Allah wato mu dauki lokaci mu yi bincike mu ce a dawo ranar alhamis in ma ba mu da ilimi kamar shi wannan dan tatsine da aka tambaye shi ya jima bai bada amsa ba yace a jira shi sai ran alhamis to muna kyautata zato ya koma yayi nazari yana ta bincike menene ma'anar wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun da kuma wala yatasaalun nan za su yi magana nan kuma Allah ya ce ba za su yi magana ba ya dauki kwanaki kwana da kwanaki yana nazari yana bincike daga karshe ya bada lokaci yace a zuran alhamis zai yi bayani to kaga alhamdulillah ya fito ran alhamis yayi wa al'umma bayani yace al'ummar duniya kaza da kaza da kaza ga jawabi ga bayani yace yaje yayi bayani ya gano cewa babu cin karo a ayoyin ne ba a fahimta ba To yanda da aka baka ayoyin alqur'ani kaga suna cin karo sai da ka dau lokaci kana bincike ka sa ranar alhamis ka fito kai jawabi to haka ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma idan aka baka hadisi masussuka idan arna suka baka hadisan manzon Allah suka ce je ka soki waɗannan hadisai domin addinin musulunci ya ginu akan waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Idan arnan duniya ko arnan Najeriya suka tura maka kuɗi, ka gane? Idan suka tura maka kuɗi suka ce, je ka soki waɗannan hadisan maganganun manzon Allah, je ka soke su, je ka ce sun ci karo don yaƙar addininsu na musulunci. Idan suka yi maka haka, to ka tuna da abin da ka yi a cikin ayoyin Alƙur'ani. In dai maganar Allah, maganar Allah da tafi kowace magana zama gaskiya maganar Allah tafi kowace magana zama gaskiya amma kai mata wannan mu'amala maganar Allah subhanahu wataala kaje kai bincike ka gano cewa babu cin karo to haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama yanda ka bata lokaci ka sha wahala ka gano cewa ayoyin qur'ani basu ci karo ba ka fito kai mana jawabi kai mana bayani kai wa al'ummar duniya jawabi to haka mu ma haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma muke bincike muke daukar lokaci mai tsawo mu yi bincike cikin maganganun malaman musulunci mu gano cewa babu cin karo tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu cin karo cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da qur'ani babu cin karo cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a junanta babu cin karo tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma littafin Allah subhanahu wataala to kaga in dai wannan sakon ya bayyana ina ba da muna fahimta in dai kowa ya fahimci wannan sakon kowa ya gane to alhamdulillah lallai koda ungulu ta yi yunkurin komawa gidanta na tsamiya to za ta tarar ba tsamiyar ba gidan idan masussuka yayi kokarin ya koma waccan dabi'a ta yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauki daidai yi wa hadisan manzon Allah dauki daidai bai bari ya dawo to hadisan nan guda goma bari mu dawo za a soke su zai dauke su zai ce sun ci karo ko sun taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan dai wato ya zama kudin da arnan Najeriya suke tura masa ya zama halal ne kudin da arnan Najeriya suke tura masa ya zama halal yake ci to lai masu suka ko kai wannan aikin haram kake ci ina ba ta ka fahimce ni wallahi wannan kudin haram kake ci kuma wallahi sai ka fitar da su wallahi sai ka je ka fito da su cikin wutar jahannama matukar ba Allah ne ya azurta ka da tuba daga wannan muguwar hanya da ka kama ba ina ba ta ka fahimce ni masu suka talauci ba hauka bane talauci ba hauka bane arziki na Allah ne subhanahu wataala ba sai ka yi wa arna wato hidima ba ba sai ka taya siya kar addinin Allah ba addinin Allah ba zai yaku ba ba sai ka taya siya kar hadisan manzon Allah ba hadisan manzon Allah ba za su yaku ba wallahi ka dogara ga Allah ka nemi sana'a duk abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta cewa arzikinka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wallahi ba za ka mutu ba sai ka ci wannan arziki naka duk abin da Allah ya rubuta tun kana cikin uwarka ya Allah ya rubuta maka arzikinka to wallahi ba za ka mutu ba sai ka ci wannan arzikin naka gaba daya ka rabu da waɗannan arna ko biliyan 100 nawa ko miliyan 100 nawa za su dinga danna ma a cikin account duk wata Allah ya saka na fahimtar abin da nake faɗa ina fata ka fahimce ni ba sai na bude zancen ba saboda ba lokacin sa bane amma idan lokacin bude zancen yayi zaka ga zancen a bude kuma zaka ga zancen da dalilansa ko miliyan 100 nawa za a tura daga waccan jiha da waccan jiha duka a tura maka cikin account ɗinka dan yakar addinin musulunci kai baka karanta ba cikin qur'ani innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna walladzina kafaru ila jahannama yuhsharuna ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ina fata ka fahimce ni masussuka arna dama za su kashe madu dan kudade arna za su kashe kudade masu yawa ba dan komai wai dan su kada abinda manzon Allah ya zo da shi su yi kokawa da shiriyar da manzon Allah ya zo da ita su yi fito na fito da addinin musulunci suna sa rai su samu nasarar kada musulunci suna sa rai su samu nasarar gusar da shiriyar da manzon Allah ya zo da ita Allah ya ce innal ladzina kafaru lallai arna da na Najeriya da na wajen Najeriya yunfiquna amwalahum za su cire dukiya mai yawa maduduwar dukiya dukiya mai ciwo za su cire kuɗi mai yawa ba dan komai ba liya suddu an sabilillah za su yi haka don su hana mutane fahimtar addinin Allah. Kai da kake kare a matsayinka na kare za su baka wannan dukiya tunda kana kwadayinta kana bukatar ta a matsayin wato shine wato abin nan dinka albashinka na yakar addinin musulunci za su baka farashi na dukiya mai yawa to amma a ƙarshe Allah yace yunfiquna innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasara za su danna maka miliyoyin kudade amma duka za ku yi asara da kudin gaba daya da kai da suka tura wa da ku da su da suka turo ma kudin duk za ku kashe kudin a banza thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabuna Allah yace mu da muke mukai imani da Allah da manzansa mukai imani da Qur'ani da Sunna muka yadda da Allah da manzansa Allah yace mu za mu yi nasara akan ku ka yadda masu saka ka yadda wata rana zaka ce na gaya ma ko da yau baka yadda ba to amma dai abin da nake so ka gane ungulu idan ta dawo gidanta na tsamiya za ta tarar ba tsamiyar za ta tarar kuma mun zunguro shekatta ta babu za ta nemi gidanta rasa me zunguro shekatta in dai ayoyin alqur'ani waɗanda suke maganar Allah gaskiya ce wahayin Allah ne daga sama kun yadda kamar yadda kake faɗa kace ka yadda qur'ani maganar Allah ce wahayi ne in dai wannan wahayin yana buƙatar sai ka sa ranar alhamis ka fito kai bayani dan kada a ce wannan wahayin na alqur'ani ya ci karo da juna tun dai haka ne me yasa mu ba za mu sa ranar alhamis ko juma'a ko asabar mu yi wa mutane bayani cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba cin karo da juna tsakanin su ba ko da kai arna sun biya ka ka ce wa mutane hadisan sun ci karo da qur'ani kaga mu dole mu sa ranar alhamis ko juma'a mu zo mu yi wa mutane bayani cewa babu cin karo yanda kai sha wahala kai ma kai bayani kace ayoyin qur'ani babu cin karo tsakanin su kaje kai bincike ka dawo kai bayani ran alhamis ina ba ta ka fahimce ni yanzu ina zaune ka jefo min da hadisin da kaga dama me yiwa bazan tashi daga nan bazan baka ba jawabi in maka cikakken bayani cewa babu cin karo tsakanin sa da ayoyin alqur'ani kilahuma min mishkatin wahidatin dukkan su sun fito ne daga wato mabubbuga guda daya da maganar Allah Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka wahayi ne daga Allah to jama'a in dai mun gane wannan to lallai ungulu ko ta koma gidanta na tsamiya za ta tarar babu gida muje zuwa muji yunkurin da ungulu ta yi ta koma gidanta na tsamiya ungulu ta yi yunkurin komawa gidanta na tsamiya
kalubale wanda zamu bada buwa kamar yadda muka ce hadisai guda goma zamu bada kalubalen su to zamu fara bada ɗaya ne talintal sai ya
waɗannan hadisan ya riga ya jefa su kalubale watanni da dama da suka wuce wannan shine karo na uku da zamu sake bashi amsa kan waɗannan hadisai mun bada amsa ta farko kan hadisansa guda goma muka tashi karo na biyu muka sake bashi amsa kan hadisansa guda goma yanzu dai har yanzu ya sake maimaita waɗannan hadisai nasa guda goma to da haka kaga abin nan da yayi kokari waɗannan goman ya ƙara wasu a kai kaga da shi ma sai mu yi yanda ake da al-arba'una nawawiyya sai mu hada waɗannan hadisai sai mu ce al-arba'una al-masussukiyya sai shi ma mai masa al-arba'una al-masussukiyya sai mu hada mu ce ga wasu hadisai guda 40 da masussuka ya ware su sai mu rubuta su a littafi a dinga karantarwa a Islamiya ina ba da muna fahimta saboda dukkanin su hadisai ne ingantattu cikin Bukhari da Muslim gashi dai arni ne yayi nufin sukan musulunci to amma sai mu dauko su mu wato ware su a wallafa su a buga su a littafi a dinga wato karantar da su a sa musu suna al-arba'in al-masussukiyya ina ba da muna fahimta a duba wannan shawara tawa idan kun yi accepting idan ƴan uwana musulmi sun yi acceptin sai mu dabbaka ita wannan shawara. To amma kafin wannan jama'a mutumin nan ya kawo hadisan nan guda goma karo na farko aka bada amsa. Ya sake koma ya rasa abin da zai ce ya sake cewa hadisai goma aka sake bada amsa. Yanzu da aka tona masa asiri aka yi masa wayo aka aiko shi duniya ta ganshi yana fafutukar bayani bayan yayi bincike ya sha wahala yana bayani cewa babu cin karo tsakanin ayoyin Alkur'ani. Wato ya yadda cewa ayoyin Alkur'ani suna buƙatar a yi bayani kafin mutane su gane cewa babu cin karo tsakaninsu. Allahu akbar. Ayoyin Qur'ani maganar Allah mai tsarki, maganar Allah mai girma, maganar Allah ta buƙaci masussuka sai ya sa ranar Alhamis ya zo ya yi bayani don kada a ɗauka cewa akwai cin karo. To ina kuma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Kaga in har maganar Allah ta buƙaci masussuka ya yi jawabi a gane ba cin karo, to maganar manzon Allah ma za ta iya buƙatar malamai su yi bayani don mutane su gane ba cin karo. Idan ka hana malamai bayani ka zo ka shige gaba ka ce kai za kawai za ka rufe abin nan studio ɗin da kuke zaune kai da wannan ba ƙauye ku zauna kawai sai ku ce ayi hadisan sun ci karo, ku zauna kai da wannan ba ƙauyen da ba a san daga wannan ƙauye takamaimai ka samu wannan ba ƙauyen ba, kuma ba a san ma kana cutarsa nawa kake tura masa a kuɗin da ake tura maka cutarsa kake, wannan dai ba ƙauyen na san za ka iya cutarsa wallahi dan shi bai ma san ainihin wato nawa su arnan suke turo maka ba, kuma da alama cutarsa kake dan gashi nan kama ma ba ma wani koshi yayi ba sosai. To ba a san daga inda ka samo ba ƙauyen ba, ka ajiye shi sai ku rufe studio ku biyu bayan kyamara ɗin wani lokacin kana nunawa kama da mutum wani lokacin kuma Allahu a'lam akwai mutum ko ba mutum ku biyu ne ko ku uku ne, sai ku rufe ku ce wannan hadisin kawai ya ci karo da Qur'ani. Ya ba za ka bar wa malamai su wa al'ummar musulmi bayani ba yanda malamai suka yi bayani cewa ayoyin Qur'ani ba sa cin karo da juna, ka yadda kuma akwai ayoyin da suke buƙatar sai an yi bayani sannan mutane za su gane, in ba haka ba za a bar mutane cikin duhu ko ba haka ba. Ushirul ladina zalamu wa azwajan wa ma kanu ya'budun min dunillah, har zuwa inda Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, can kuma a cikin almu'minun Allah ya ce wala yatasaalun. Ka yadda cewa wannan ayar dole kowa aka tambaya zai yadda ya ce eh kwarai, lallai wannan aya alal aqalli muna buƙatar malamai su yi mana bayani don wannan ayar ta kore abin da waccan ta ce, waccan kuma ta tabbatar a wannan kuma ta tabbatar da kaza, wannan ta kore wannan ta kore wannan ta tabbatar, haka muna buƙatar jawabi. Masussuka ya je yayi bincike ya ce a jira shi ran Alhamis. To me yasa ba za ka bar malaman musulunci su ma a fito da bincikensu da suka yi suka yi wa al'ummar musulmi bayani cewa hadisan manzon Allah ba cin karo ba? To in dai an gane wannan, to wallahi ba hadisai goma ba, kawo hadisi dubu, wallahi ba ka da mafita. Masussuka al'umma sun gane sarai, kowa ya fahimta, komai ya fito fili, kuma za mu biyo ka dalla-dalla duk abin da ka faɗa da littafi za mu karanta, za mu fito da jahilcinka, za mu fito da ha'incinka, za mu fito da rashin tsoron Allahnka, za mu fito da faɗitashin da kake yi don ganin ka biya kwangilar da kake ci. Kana iya ƙoƙarinka ka ga waɗannan miliyoyi da ake danna maka daga jiha kaza da jiha kaza ɗin nan, kana ƙoƙarinka tuƙuru ka ga lallai ka nuna musu cewa kana aikin waɗannan kuɗaɗe, to babu matsala. فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن بك توبة بكينا إذا بك توبة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جماعة كبيوني يا داو كان حديث سا نتشي ومن زن الله صلى الله عليه وسلم وي أتكم بخاري وي أنشي wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsirara ana ginin Ka'aba. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsirara ana ginin Ka'aba. To wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah mun ba da amsa a kansa, to amma akwai wasu gabobi masu muhimmanci waɗanda su ne abubuwan da nake so ku rike. Gaba ta farko shine kana zalika fil jahiliya, wannan abu da ya faru da ake bada labari a cikin wannan hadisi cikin sahihul Bukhari wani abu ne da ya faru a zamanin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci, wato kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama abin aikowa da addinin musulunci zuwa ga al'umma kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi, kafin rigar annabta wacce Allah subhanahu wata'ala ya saka masa bayan cikarsa shekara 40 a duniya. Ya shekara 40 a duniya tare da wato mushrikan Quraishawa yana rayuwa tsakaninsu, amma tare da haka za ku ji irin kyawawan ɗabi'u da kuma wato nagarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ita, da tsafta da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta manzon Allah da ita tun kafin Allah ya bashi annabta. Da haka abu na farko, kana al-uriyu inda al-arabi fil jahiliyyati hayyina wa kana amran mu'tadan indahum, yin tsiraici a wajen Quraishawa kabilar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, mutanen garinsu, danginsa, iyayensa, ƴan uwansa, mutanen garinsa da ƙasarsa, mutanen da ya fito daga cikinsu, jininsa, jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, sun kasance al-arabu, larabawa, fil jahiliya, a zamanin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci, tsiraici su ba wani abun kunya bane a wajensu, abu ne wanda ba su ɗauke shi komai ba, har ma sun kasance suna yin tsirara sai su yi ɗawafi. Shi yasa Allah ma ya hana su ɗawafi cikin Alƙur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum aylatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha inna Allaha alimun hakim. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, innamal mushrikuna najasun, lallai mushrikai najasa ne, fala yaqrabul masjidal harama, kar ku bari su kusanci ɗakin Allah, ba'da amihim hadha daga wannan shekarar, kada wani mushriki ya sake zuwa ɗakin Allah saboda abinda suke yi na bautar gumaka da kuma yin tsirara da ɗabi'unsu marasa kyau da shirka da kiran wani Allah da suke yi a gindin ɗakin Allah. Da haka Allah ya saukar da wannan aya shekara ta 8 aka kafa dokar cewa kada wani mushriki ya sake dawowa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. To ƴan uwa musulmi, indai larabawan da daga cikinsu manzon Allah ya fito, ɗabi'arsu ce yin tsiraici a zamanin jahiliya, su babban mutum ma yayi tsiraici, mace ko namiji ba komai bane, mace ko namiji tayi mace tayi tsirara, namiji yayi tsirara yana ɗawafi, ko a ga tsiraicin mutum su dubba ma wani abun kunya bane a zamanin jahiliya. Zamanin jahiliya wato kafin Allah ya yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wahayi a aiko shi a matsayin annabi. Allah bai aiko shi ba a matsayin annabi, Allah bai masa wahayi ba, shi ma bai san shi annabi bane, yana zaune yana rayuwa a tsakaninsu, amma bari ku ga wani abun mamaki. Tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan ɗabi'u na ƙasƙanci, waɗannan ɗabi'u na rashin daraja, waɗannan ɗabi'u masu taɓa mutunci, ba a taɓa samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu ba. kai hasali ma da irin wannan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kananan shekaru kamar yadda zamu karanta sannan zamu yi raddi ga dan tatsine akan abin da ya karya abin da ya karya da abin da ya tadilisi zamu masa raddi za ku ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kananan shekaru yana tare da kananan yara wannan abu ya faru gare shi Muhammad saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya kimsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyawawan dabi'u da za su dace da girman sa da darajarsa da matsayin sa a cikin annabawa ma ba cikin mutane ba darajarsa ma tsakanin annabawan Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai kyamatar duk wata dabi'a ta rashin daraja ta rashin girma duk wata dabi'a mara kyau da larabawa suke kai ba wahayi ba aya ba hadisi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga dabi'ar da Allah ya kimsa masa sai yaji yana kyamar duk wata dabi'a ta rashin daraja da haka wannan dabi'a ta su ta tsiraici babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta kuma Allah bai masa wahayi ba bai zama annabi ba amma duk wata dabi'a mara kyau duk wata dabi'a ta rashin daraja babu annabi Muhammadu a cikin ta sallallahu alaihi wasallama larabawa kafin zuwan musulunci cikin jahiliya tsiraici ba komai bane a wajen su har da manzon Allah kafin a aiko shi wallahi banda manzon Allah banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me dalili tun manzon Allah yana da kananan shekaru da ƴan uwansa kananan yara da suke da shekaru irin nasa a wata rana da aka yi ginin Ka'aba an aika su suna debo duwatsu to sai yaran sai su kunce zanin su sai su dora a kafada dan kada duwatsu ko dutse ya dinga ci musu kafada wato abinda ake kira gambo kenan to amma a kafada ake daukar dutsen sai karamin yaro saboda yaro ne karami ganin tsiraicin sa ba wani abu bane shikenan sai ya kunce kwarjallansa ko zanin sa sai a sa zanin nasa kafada sai ya dora masa dutse din to haka dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abbas ibnu Abdul Muttalib dan uwan mahaifin manzon Allah Abbas ibn Abdul Muttalib haka sai ya kunce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwarjallansa yana masa kallon karamin yaro sai ya sa masa akafada sannan sai ya sa masa dutse din yana da kananan shekaru me ya faru ga manzon Allah wallahi sai manzon Allah ya fadi idanunsa sun kafe ya suma manzon Allah yayi wannan yasa Imamul Baihaqi da ya tashi sai ya saka wannan hadisin cikin littafin sa Dalailun Nubuwa na Imamul Baihaqi littafi ne da Imamul Baihaqi ya wallafa shi dan fadin duk wata mu'jiza da take nuna alamar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya aiko shi ko bayan Allah ya aiko shi duk wani abu da yake mu'jiza ne na ban al'ajabi na ban mamaki da yake nuna cewa lallai wannan kafin Allah ya aiko shi lallai wannan akwai wani babban lamari tare da shi ko bayan Allah ya aiko shi wannan mu'jiza ta zama gazgata annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk irin wannan sai Imamul Baihaqi ya tattara su cikin littafin sa Dalailun Nubuwa kusan abun mamaki Imamul Baihaqi sai ya hada da wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin yaran da suke debo duwatsu ana ginin Ka'aba amma da aka cire masa kwarjallansa aka sa masa akafada kamar yanda kowane yaro yake yi dan debo duwatsu da taya masu ginin Ka'aba gini shi manzon Allah su ma yayi sallallahu alaihi wasallam. Duk haka sai Imamul Bukhari ya fitar da wannan hadisin karkashin babu da ya kira babu karahiyati ta'arri fis salati wa ghayriha, yace babun da zai yi bayani kan haramcin yin tsiraici da cikin sallah da wajen sallah. Duka tsiraici haramun ne, ko kana cikin sallah ko kana wajen sallah, tsiraici haramun ne. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin Allah ya aiko shi, kana min dala'il nubuwati wa amarati risalati annahu kharra maghshiyan alayhi lamma zahara shay'un min awrati sallallahu alayhi wa sallam. Saboda yana daga cikin dala'ilun nubuwa, yana daga cikin alamomin ko dalilai na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine ya kasa karbar waɗannan ɗabi'u na danginsa Larabawa da jininsa Quraishawa da suke ɗaukan tsiraici ba komai ba. Gashi dai Allah bai masa wahayi ba, la aya la hadisi, ba a yi koshi ba a matsayin annabi, yana da ƙananan shekaru, amma da aka kunce kwarjallansa aka sa masa akafada kamar sauran yara dan ya dauki dutse, fa kharra maghshiyan, sai manzo Allah ya fadi ya suma, sai da aka mayar masa da zaninsa. Yace fa ma ru'iya uryanan ba'da zalika, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba biyewa wannan dabi'a ta Quraishawa an ga tsiraicinsa a cikin mutane ba. Ko da ku su a wajen Quraishawa yin tsiraicin ba wani abu bane, kafin ma Allah ya aiko shi a matsayin annabi bai taba yin wannan ba. Da haka jama'a ku tsaya, ku rike min waɗannan abubuwa guda hudu da zan lasafto. Na farko, kanal uriyu indal arabi fil jahiliyyati hayyinan, yin tsiraici a wajen Larabawa kafin aiko manzon Allah a zamanin jahiliya wani abu ne wanda ba su ɗauke shi komai ba. Amma kun ga yadda abin yake a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abu ne da ya sa manzon Allah ya suma. Abu na biyu, kana zalika qablar risala, wannan labarin cewa an je ginin Ka'aba sun tafi ɗebo duwatsu, ɗan uwan mahaifinsa yana masa kallon ƙaramin yaro kamar sauran ƙananan yara, yayi masa umarni yayi irin abin da sauran ƙananan yara suka yi. Wannan abu duka ya faru ne qablar risalati, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya masa wahayi, kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi. Amma tare da haka yake da fitra, yake da wata ɗabi'a da Allah ya kimsa masa ta kyawawan ɗabi'u da tsarkakan halaye waɗanda suka bambanta shi daga mutanensa, jininsa, ƴan uwansa Larabawa, danginsa Quraishawa. Manzon Allah ya fita daban, manzon Allah ya bambanta da su, Allah ya kimsa masa wasu kyawawan ɗabi'u da bai musu tarayya cikin abubuwan da suke yi waɗanda ba su dace ba. Ina ba da muna fahimta wannan, ku ce mun biyu. Na uku, kana gulaman ma'a gilmanin, a wannan abu da ya faru bazala ya kasance yaro ƙarami ne, wato shekarunsa ƙananan shekaru ne, dunal bulugi, gabanin balaga ne, dunal bulug, gabanin balaga ne, wato shekara 7, 8, 9, ƙaramin yaro mai shekara 5, 6, 7, 8, 9. Ina ba ta muna fahimta, yaron da bai balaga ba tare da sauran ƙananan yara ƴan uwansa, a ce ku je ku ɗebo duwatsun can, sai ɗan uwan mahaifinsa ya ce kai ma sa wannan, sa zaninka a nan don kada dutse ya ci maka kafaɗa, sai manzo Allah ya faɗi ya suma. Sai Imamul Baihaqi ya saka hadisin cikin dala'ilun nubuwa. Ɗan tatsine, ka san dala'ilun nubuwa ko Bukhari kawai ka sani? To ɗauko dala'ilun nubuwa ka gani, za ka ga Imamul Baihaqi ya fitar da hadisin. Ina ba ta muna fahimta. To da haka jama'a, yanzu ku bar mu da ɗan tatsine, ku bar shi ya faɗi kalaman da zai faɗa, sai mu bashi amsa daidai da bayanansa da jawabansa.
Bada amsar wannan hadisin guda daya sannan sai a karo mai na biyu. Dan abi abun annabi sai a tabbatar shi kai.
To shikenan dan tatsine mu ma muna tare da kai cewa abu abun annitsi kuma ayi abun a sake maimaita hadisan nan kai ba goma ba. Ni ina baka shawara dan tatsine ka karo 30 su zama 40 dan mi al-arba'in al-masussukiyya ko al-arba'in at-tatsiniyya. Ya ba da muna fahimta gwargwadon dai yanda shawarwarin mutane suka kasance. To haka ni ma ina goyon bayan wannan maganar taka. Sake maimaito waɗannan hadisai, dawo gidanki na tsamiya ungulu, dawo gidanki na tsamiya duk da cewa dai gidan an riga an rusa, tsamiyar an riga an sare, al'umma sun fahimta sun gane. Lallai hadisai da yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyi da yawa cikin littafin Allah subhanahu wataala sai an yi wa al'umma bayani. In ba haka ba za a iya yi musu kallon cin karo da juna tsakaninsu ba iya hadisai ba hadda ayoyin alqur'ani. Daka ya kar hadisai da wannan salo ba shi da bambanci da ya kar ayoyin alqur'ani da irin wannan salat. Ina fata muna fahimta. Daka dan tatsini ni ina tare da kai ayi abin dalla dalla daki daki dauko hadisi dayan kai iya sukuwar da kake ganin zaka iya yi za mu bi ka muna ware ka dalla dalla akan idan duniya kowa yana gani. To al'umar duniya
shi tabbatar ba a tara mashi tambayoyi ba kuma ya bada amsa kowa ya fahimci ya bada. Ina fata an gane
haka yake.
Azara ma dauko wayarka sa calculator da calculator zamu yi mashi wannan.
Jalal Abdullahi
na farko a je cikin Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari المجلد الأول هذا قاشي لا صحيح البخاري تنبيه الدرام بعد شيني صحيح البخاري أتكي مجلد نتايا حديثي نتايا أكو در ستين دا قدو ننه سكة چه وجنجين كابا داما أم بعد سكو دا أقوم أجيركو تنتايا نهوركو شزام دا أقوم إنده سكة چه وجنجين كابا منذ الله يهي سلارا أكوي ينسان ري ينسان زوچيا waɗanda na jima'i Allah suna cewa ai lokacin yarinta ce ko yarinta ce rishin zazzabi ne ka kawo ga manzon Allah kariya kake amma zan kawo hujjar da ta nuna lokacin ma shekarar shi 10 da aure. To
yawa to kaga dan tatsine barin maka wata talala mu dauka cewa abinda ka faɗa din nan gaskiya ne cewa ba yarinta bace shekarar sa 10 da aure ko yana da shekara 35 kenan ka yadda qablar risalati ne wato abin ya faru kafin aiko shi a matsayin annabi ku tsaya ku ji abinda malamai suke nemo hukuncin sa. Imam al-Bukhari yana ya bude babi ne dan bayanin haramcin tsiraici bayan ya kawo ayoyin suratul a'raf ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun. Bayan wato Imam al-Bukhari ya koro waɗannan ayoyi ya kuma rawaito tafsirin su daga bakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya goya da hadisai. Hadisi na farko da Imam al-Bukhari ya fara kawowa shine wannan hadisin na Jabir ibn Abdullah cewa kai ba ma wai bayan Allah ya aiko manzon Allah a matsayin annabi an masa wahayi sannan ne aka gane cewa tsiraici haramun bane, kai tun ba wahayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabi'a da fitra kyawawan dabi'un da Allah ya halicci manzon Allah da su da tsarkakan halaye da Allah ya kimsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su karbi wannan muguwar dabi'a ta Quraishawa ta daukan tsiraici ba wani abu ba ta yanda shi da wannan abu ya faru gare shi wato tsiraici yana da kananan shekaru kafin ma Allah ya aiko shi sai da manzon Allah ya suma saboda girman lamarin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wato idan ana maganar haramcin tsiraici, ba ma wai sai bayan aiko manzon Allah zamu ce ga ayar Qur'ani ko ga wata magana da manzon Allah ya faɗa bayan Allah ya aiko shi a matsayin annabi ya ce tsiraici haramun ne ko wajibi ne mutum ya rufe tsiraicinsa. Kai bari ku ji jama'a, tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi, dan tatsine ya yadda da wannan gabar. Tunda ya ce bayan ya yi aure da shekara 15, to yana da shekara 35 kenan. Allah ya aiko shi a lokacin, a'a ba aiko shi ba, shi ma bai san shi annabi bane, yana rayuwa kama sauran mutane. Amma tare da haka Allah ya kimsa masa kyawawan ɗabi'u da tsaftattun halaye nagartattu, ta yanda ya ki karɓar duk wata ɗabi'a mara daraja ko wacce babu kima babu mutunci a cikinta, ko da kuwa mutanansa da jininsa Larabawa suna yin wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karɓi wannan ba. Da haka lallai an kai matuƙa wajen bayanin cewa tsiraici abu ne mai muni, tun kafin wahayi fitratullahi allati fatarana nasu alaiha la tabdila li khalqillah. Fitra da Allah ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akanta, fitra ce ta kyamar tsiraici, saboda manzon Allah ya suma a sanadiyar haka. Wato tsiraici ba karamin abu bane, ba karamin abin kyama bane a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi. Dan tsine ka fara ganewa, to amma mu je zan yi rubas, zan bugi waccan magana taka, mu je zuwa
ba magana ya rinta ba. Shekara shi 10 da aure a rubuce, gashi zamu zo da littafin. Yayi shekara 35 sanda akai abun, kuma yayi aure ne yana da shekara 25 ya aure Khadija. A cikin littafin kula makaranta.
To a dan tsine tare da wato kowace irin wato daraja ko lamba ta kaskanci da fatan kaskanci gare ka, tare da fatan kaskanci gare ka, wannan magana da ka faɗa ƙarya ce. Kun san sai a cewa mutum mai kima ko da musulmi ne dan uwanmu, sai mu ce tare da dukkanin girmamawa, ko to tare da dukkanin kaskanci da rashin daraja, wannan magana da ka faɗa ƙarya ne dan tatsine. Gashi asira, idan ka duba asira na Ibnu Ishaq an ammihi an abihi an amman haddathahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Ibnu Ishaq, daga abihi, daga wato as-sahabiyyi al-mubham anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qala Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, karka manta dan tatsine, zan dai fito da jahilcin ka sosai, amma karka manta cewa jahalatu sahabi la tadur, karka manta da wannan, amma na san baka sani ba, amma ba matsala, ƴan uwana musulmi ko daliban ilimi sun san me nake cewa. Qala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, inni lama agilmanin, dan tatsine zo ka karanta dan tatsine, zo ka karanta. Ai duniya ta gane dan tatsine menene dalilin da yasa kake kin maganar cewa a zo a zauna inuwa daya, a dauki kamera kuma a kafa duniya ta gani daga ko ina. Ai kai ka san da za a yi wannan ranar wankan, da ba a yi boyen cibi ba. To amma kai ka san in zaka abin nan boyen cibin, zaka iya yin koyen cibin amma daga nesa. Zaka iya koye cibi amma daga nesa. Amma da zaka yadda a zo a yi ranar wanka, ai da ayi da ba a yi koyen cibi ba. Ranar wanka ai ba a koyen cibi. Wannan yana daga cikin manyan dalilan da dan tatsine ya zaɓi cewa ya ci gaba da zama da wancan bakauyen alaramma suna rufe daki su yi recording, sai dai a gani a social media. Amma ba dai a zauna da su ido da ido, a ce daga littafin dan tatsine, daga ka karanta, dan tatsine daga ka karanta in ya daga ya karanta mu ce kawo mu ko littafin mu karba mu nuna wa duniya inda ya sa hannunsa ya danne da inda ya tsallake da inda ya canza mutane su fahimta a gane kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni lama aghilmanin hum asnani inni lama aghilmanin hum asnani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni ni manzon Allah na kasance ma aghilmanin tare da kananan yara muna da kananan shekaru asnani kusan kanmu daya yara ne mu kanana kusan kanmu daya gilman ka san gulam jam'uhu gilmanun gulamun yujma'u ala gilmanin jam'u taksir gulamun yujma'u ala gilmanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la ma'a gilmanin hum asnani gafa magana a cikin sharhin bukhari na al-hafiz ibnu hajar gashi amma bari ku ga abin da dan tatsine yayi za ku yi mamaki bari ku ga abin da dan tatsine zai yi manzo Allah yace inni la ma'a gilmanin hum asnani qad ja'alna uzurana ala aqabina lihijaratin nanquluha yace yara ne daidai da ni asnani kusan duk shekarun mu daya ni da su kananan yara ne muna debo duwatsu muna taya mutane muna kawo musu ana ginin Ka'aba to kun ji wannan to zan kawo wani abu da zai kara tabbatar da wannan sannan sai mu juya kuma mu bada amsa kan abin da dan tatsina zai kawo to amma mu bashi dama ya kawo din kuji
mu ci gaba to alaramma na farko a cikin sahihul bukhari al-mujalladul awwal din yace hadathana amr ibn dinar qala sami'tu jabir ibn abdullah naji jabir dan abdullah yuhaddisu yana bada labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon allah kana yanqulu ma'amul hijara lil ka'aba wa alaihi izaruhu manzon allah yace shi inji jabir yace yanqulu ma'amul hijara yana dauko dutse tare da su to wajen daukar dutsen nan wajen ginin ka'aba gyaran gine shi da qurayshawa suka yi sai zaman nan dutsen yana ci mashi kafada wa alaihi izaruhu kuma gashi yana dauke da izarin shi shine irin abin da ake daurawa dan a rufe sare ci
to dan tatsine yanzu kai da ka jawo hadisin nan kai za ka yi jawabi dan tatsine kai hadisin da baka yi imani da shi ba baka yadda da shi ba yanzu kai za ka jawo hadisin kuma ka fassara dan tatsine saboda Allah jama'a nan akwai adalci abinda baka yi imani da shi ba ta ya zaka san shi hadisan nan kai ka ce baka san su ba baka yi imani da su ba yanzu kai zaka zauna kuma ka fassara kuma in ka gama fassarawa ka ce sun ci karo da alqur'ani ko kuma raba aikin zaka yi biyu ka ba mu rabi ka dauki rabi kai bangaren qur'ani kai sai ka tsaya bangaren qur'ani in aka jawo hadisin nan in ka dauki bukhari ka jawo hadisin sai ka ce ya ku al'ummar musulmi da kuka yi imani cewa manzon Allah yana magana bayan qur'ani maganar Allah akwai maganar manzon Allah to ga wani hadisi ku zo ku yi mana bayani me hadisin yake nufi idan muka zo masussuka muka yi bayani muka ce mu ahlus sunna mu ne musulmi da muka yi imani manzon Allah yakan yi magana bayan maganar Allah manzon Allah ma yana magana kuma maganar manzon Allah tana da kima tana da daraja kuma hujja ce a cikin addini sai mu zo sai mu ce ga ma'anar hadisin mu ya kamata ka bari mu fassara in muka fassara ma'anar da muka bawa hadisin muka danka maka sai ka duba kai kuma masussuka sai ka ga ta dace da qur'ani ko ta ci karo da alqur'ani amma ba kai zaka tatso ma'anar hadisin sannan kuma kai zaka zo ka auna ta da alqur'ani ai kai na mu aikin kuma kaje kai naka ai kai naka shine aunawa da qur'ani kai ba dan qur'ani zalla bane ba qur'ani kai ka sani ba to mu da muka yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi imani da su mu za a tambaya a ce mu yi bayani me ma'anar wannan hadisin amma wai dan tatsine saboda rashin tsoron Allah wai ya sunkuya wai yana bayanin hadisin wai ya jawo hadisi An Jabir ibn Abdullah yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijara kaga Ibn Hajar ya wallafa littafi sunansa Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari ka san mujalladi nawa ne wajen mujalladi 17 ko 18 haka ake buga littafin wai waɗanda suka yi imani da hadisin ma sun yadda cewa ba za su gane ma'anonin hadisin ba sai malamai sun yi magana malamai fa ni yanzu na yi imani da hadisi amma ba zan dauki Bukhari kawai in ce na gane hadisin ba sai na koma na ga menene ma'anar hadisin a sharhin da malaman musulunci suka yi wa hadisin ni fa na yi imani da hadisi kowane musulmi da ka gani wanda ya yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa mu ne muke bude Bukhari sai mu fahimci abin da muka fahimta mu ce shine hadisin manzon Allah ba sai mun koma wajen malamai mun ga meye ma'anar hadisin to bare kuma kai da baka ma imani da hadisan ba kuma kai zaka fassara mu da muka yi imani da hadisan ba fa ba mu fassara ba fa ni yanzu na yi imani da hadisi amma ba a taba bani lasisin in fassara hadisan manzon Allah in fadi ma'anar su ba ba ni da wannan lasisin ba ni da wannan katin duk wani musulmi da ya yi imani da hadisan manzon Allah ba a bashi dama ya fassara ba sai kai dan tatsine za a bawa dama kai zaka dinga fassara hadisan manzon Allah kana yin bayanin ma'anonin su in ka gama kuma ka bawa hadisin ma'anar da kaga dama kuma sai ka ce yazo kuma sai ka ce ya ci karo da Qur'ani to dama an bai ci karo da Qur'ani ba ai baka ma tabbatarwa duniya kai ka fassara ba in dai ka fassara hadisin da kanka kuma ka gama fassarar bai ci karo da Al-Qur'ani ba to ai ba ma dan halak bane kai kenan ai dama wannan shine automatically in dai za a bawa dan tatsine hadisin manzon Allah a bashi Bukhari gaya ya dauki Bukhari wai kun ganshi nan shine Sahihul Bukhari ina ba da muna fahimta ai yana nuna Bukhari wai sai ya bude wai ya ja bakin wai kuma shi zai fassara mu fa da muka yi imani da hadisin ba mu fa isa mu fassara hadisai ba sai mun koma wajen malaman musulunci mun ji menene ma'anar hadisin amma kai dan tatsine dan iskanci kai zaka dinga fassara hadisan mu fa mun yi imani da hadisan manzo Allah amma ba a bamu dama mu fassara ba kaga sai mun je mun sa kuɗi mun sai Fathul Bari mun sai Umdatul Qari mun sai wanene mun sai wanene mun sai Qastallani mun sai Ibn Battal mun sai sai mun je mun sayo mun ji abinda malamai suka faɗa ina ba da muna fahimta to da haka dan tatsine ya za ai ka fassara hadisi kuma ya zama bai ci karo da Qur'ani ba ai ba zai yiwu ba kama a ce yau Alhamis kuma a ce gobe ba Juma'a ba kun gane in dai dan tatsine ne zai fassara hadisi to ai dole wannan hadisin ya ci karo da Qur'ani eh in dai yau Alhamis to gobe Juma'a ai wannan shine dama amma me yasa ba za ka raba aikin nan biyu ba a dauki bidiyo a zo a kafa mana kyamara duniya ta gan mu da kai dan tatsine dauko hadisin nan mu fassara maka sai ka nemo mana ayar da ya ci karo da ita idan ka rasa to shikenan sai mu koma kan waccan ka'idar da ka kafa cewa da hadisin da bai ci karo da ayoyin Al-Qur'ani ba bai karantar da ta'addanci ba bai taba darajar manzon Allah ba ka yadda da shi shikenan sai mu ce to wannan ma masussuka daga ka ga yawa duniya cewa hadisi mai lamba ta kaza cikin Bukhari ka yadda da shi dan ya cika sharuɗan da ka faɗa shikenan sai zama sharuɗa na karbar hadisi a wajen ƴan tatsine sharuɗa uku ne to da waɗannan sharuɗa uku duka sai mun tsallakar maka da Bukhari da Muslim in ka isa ka amsa kiran zama mana ko ba haka ba ko kana tsoron ita wannan kwangilar ta kare haka ne masussuka kana tsoron kwangilar ta kare kuma fa gaskiya haka ne kana da wayo eh gaskiya ne kana da gaskiya kuma kana da wayo dan matukar arnan nan da suke tura wannan miliyan na 100 nawa ne da suke turo maka duk wata din nan daga jihohin nan ba sai na ƙara sama zance ba ai kai ka gane matukar suka ga an tusa ka a gaba an tutsiye ka mutane suka gane cewa wato daidai kake da wancan wanda aka gama da shi da shekarun baya mutane suka gane cewa babu hujja babu dalili tare da kai tutsiye kyau to kai fa ka san fa wannan account din nan naka fa goge shi za su yi fa ka fahimta account din da ka tura wa arna suke tura ma duk wata kai ka san bayan tsiye ba wanda zai sake tura ma ko kwandala to ni anan ne kawai naga hikimarka anan ne naga hikimarka da ka kiyarda a zauna din nan lalle dan tsi ne nan kai hikima kai dabara saboda duk ranar da aka zauna da kai to kwangilar fa ta kare kenan amma inda baka yi hikima ba inda baka yi hikima ba shine da ka kiraba mana aikin nan ka dauki naka ka bamu namu kai zaka fassara hadisin in ka gama aikin mu ne wannan amma sai ka zo ka shige ka karba kai zaka fassara hadisi kuma kai zaka ce to ya dace da qur'ani ko ya ci karo da qur'ani raba mana aikin mana dan tsi ne tai makaka shigar da mu ba mu bangaren fassara hadisin kai kuma mun bar maka bangaren gwada hadisin da ayoyin alqur'ani ya dace da qur'anin ko bai dace da qur'anin ba mu ba mu wannan kai dauki wannan kaga an yi adalci masussuka 50-50 mu za mu fassara hadisan nan saboda mu muka yi imani da su kai kuma in mun gama fassarawa sai ka duba kaga ya dace da qur'ani ko ya ci karo da alqur'ani kaga aiki yayi mu yi namu kai naka amma ka zo ka kwace namu ka hada da naka ku ji fa
yabto fa qala lahu al-abbas ammuhu sai abbas babban manzon Allah yace yabna akhi ya kai dan dan uwana yace wa manzon Allah yace law halalta izaraka da ka kwance wannan yabto naka faj'altahu ala mankibayka sai ka sanya shi wato akan kafadarka
dan tsi ne wannan da aikin mu ne wannan da aikin mu ne mu zaka bar wa hadisi mufassara in muka gama kai kuma sai ka duba kaga ya dace da qur'ani ko ya ci karo da qur'ani amma dan tsi ne ya fassara hadisi kuma in ya gama fassarawa ya zama hadisin bai ci karo da qur'ani ba ai dama ba zai yiwu ba jama'a kun yadda ko ba ku yadda ba haka ne mana ai ba zai taba yiwa dan tsi ne ya fassara hadisi ya gama kuma hadisin ya zama ya dace da qur'ani ba ai in dai dan tsi ne ya fassara hadisi dole hadisin ya ci karo da qur'ani saboda zai masa fassarar da zai ci karo da qur'ani din saboda ba a zatan dama za kai wa hadisin adalci saboda kai baka yi imani da shi ba dole ka san yanda zakai ka muzanta shi ka lankwasa shi ka fata shi kai kari kai ragi ka tabbata dai ka gurbata wa hadisin ma'ana yanda zaka samu saukin cewa ya ci karo da qur'ani wannan abu ne da yake physical ko ba haka ba jama'a wannan abu ne da yake ko baka da understanding ne kai dan tsi ne ka dinga zama mai understanding mana dan tsi ne
dole hijara sai kai gammu ya zama ba zai ce maka kafada ba kada fa hallahu sai ko ya kwance wannan izari faj'alahu ala manki bai ya dora shi akan kafada fa sabada magashiyan alaihi sai ya fadi yana somamme yace fa maru ya ba'da zalika uryanan yace ba a kara
to kun gani ina wannan faduwa yana somamme din bari ku ji dan tsi ne zai yi magana akan ta ya fadi meye ma'anarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi somamme dan tsi ne ya fada to amma bari ku ji zai dawo ya fassara ta ya ce ga ma'anar faduwar manzon Allah a sume ku saurara ku ji
ganin manzon Allah sirara ba in baran nan ba kuma ka san abu mamaki matsalar wannan hadisin shine shi wannan Jabir bin Abdullah da aka ce da yace ma abun tare da su akai abun to lokacin sauran shekara uku a haihe shi
yawa dan tsi ne ka iso to maraba muna maraba da kai saboda yanzu kai ne zaka yi tsirara din muna maraba da kai to amma gaskiya dan tsi ne a muna tsoron wato fargabar ganin tsiraicin naka saboda zaka yi tsirara din yanzu gaskiya kai ne zaka yi tsirara din yanzu kai zaka yi tsirara din dan tsi ne menene zai sa ya zama kai zaka yi tsirara din saboda magana gaskiya dan tsi ne asirinka zai tonu a ko mun yi niyya ko ba mun yi niyya ba yanzu dole ne asirinka ya tonu kuma dole ne kowa ya gane cewa asirin naka ya tonu ko wannan ce niyyar mu tona maka asiri ko ba mun yi niyya tona maka asiri ba to amma gaskiya garin karatun wannan hadisi yanzu kai gashi to tsaraicin naka zai bayyana al'auraka za ta bayyana shine abin da yake cewa wai Jabir ibn Abdullah marawaicin wannan hadisin wai kafin a haife shi ne da shekara uku dama ya ce a dauko calculator to zai yi lissafi sai lissafin ya fitar da cewa shi Jabir ibn Abdullah ya rawaito hadisin ne kafin a haife shi da shekara uku to dan tsine a ƙarshe dai wannan tsiraicin da kake ta magana kansa yanzu dai gashi Allah ya tabbatar maka da wannan tsiraici to dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah wannan tsiraici yanzu gashi ya tabbata gare ka saboda akwai abin da ake kira da suna mursal dan tsine ka san menene mursal dan tsine ka san menene mursal abinda malaman hadisi suke cewa mursal wanda jam'in sa ake cewa marasil idan ka san menene mursal ka san menene marasil ka san abinda ake kira marasilus sahaba to wannan shine abinda ya faru mursalus sahabi shine abinda kake cewa sahabi ya rawaito kafin a haife shi da shekara uku saboda kaga kazo ka karba aikin da namu ne shi yasa na gaya maka dazu dama gaskiya na gaya maka shi yasa nace maka kai adalci bangaren menene ma'anar hadisin da wayar wato hadisin wannan bangaren namu ne mi 50-50 ka ba mu dama mu za mu fassara hadisi mu yi magana kan ma'anar hadisi sai mu danka maka ma'anar kai kuma sai ka tsaya ka duba ka gani hadisin ya ci karo da Qur'ani ko ya dace da Qur'ani amma in ka kwace namu aikin to kai ne al'auraka za ta bayyana dan tsine yanzu kama nan kaga al'auraka ta bayyana marasilus sahaba ne abinda ake kira marasilus sahaba shine sahabi ya rawaito wata magana da ake danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito ta ne daga waninsa cikin sahabbai amma sai ya shafe sunan wanda ya rawaito daga wajensa sai ya jingina kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba shine ya ji daga manzon Allah din ba ya ji ne daga dan uwansa sahabin manzon Allah daga wajen dan uwansa sahabi ya ji to amma ya tashi rawaitowa sai ya shafe maganar wanda ya ji a wajensa sai ya jingina zuwa ga manzon Allah kai tsaye wannan shi ake kira marasilus sahaba ko mursalus sahabi dama asali wa mursalul ladhi minhu sahabiyyu saqat dama mursal in aka ce mursal mutlaqan shine da hadisin da aka cire sahabinsa wato tabi'i kawai sai ya ce manzon Allah ya ce wannan sai a ce mursal to wannan ba'ifi ne to amma in sahabi ne yayi irsali din subhanallah an dauke wuta bari in gyara wato al'aura dan tsine ta bayyana cewa aikin mu ne yazo ya karba hadama ce yayi maimakon ya tsaya nasa bangaren shine in mun ga mafassara hadisi mu bashi ya auna ya ga hadisin ya dace da Qur'ani ya dace da Qur'ani ko bai dace da Qur'ani ba to kaga wannan shine aikin dan tsine amma sai yazo ya shiga namu aikin wai dan karfin hali wai dan tsine shi zai fassara hadisin wai dan tsine shi zai fassara hadisin in ya gama fassarawa sannan kuma sai a duba a ga wai sai ya duba shi din sai ya duba kuma ya ga hadisin ya dace da Qur'ani ko ya ci karo da Qur'ani to kaga dan tatsine abin da ya ja kai tsiraici shine ka shigo gonar mu kai zalunci baka yi adalci ba maimakon ka bar mana namu aikin ka dauki naka aikin fassara hadisin ka bar mana bar mu mu gama fassarawa tunda mu muka yi imani da hadisin ko bar mu mu gama fassarawa in muka gama muka ce ga ma'anar kai kuma sai ka duba kaga ta dace da Qur'ani ko ta ci karo amma kai zaka fassara kai zaka yi rawa kai kida kuma kai rawa kai kadai dan tatsine mu kawai mu zama yan kallo kai zaka fassara hadisin in ka gama kuma ka ce ya ci karo da Qur'ani to kai ka san idan ba irin wannan ba kauyen da yake kusa da kai ba alaramma maha in ba alaramma maha ba ka san ko makamantan alaramma maha da suke tare da kai ko suke goya ma baya in ba jahilai ba waɗanda ba su da alaka da ilimin addini dan tatsine wane ne kake gani zai iya zama customer ga ita wannan da'awa taka babu yanda za a yi ka ta samu karbuwa ka samu customer na tafiya idan ba wato cikakkun jahilai ba waɗanda suke da wato lambar girma a ita harka ta jahilci amma duk wanda bai da lambar girma a jahilci ai ba zai iya bin ka ba ba zai iya bin ka ba to jama'a ku saurara ku ji
ga tarihin zamu karanta sauran shekara uku kuma ba shekara uku ba a wannan hadisin ma da zamu kawo akwai inda aka ce sauran shekara shi takwas a haje shi
to ka gane kaga al'aurar taka ta bayyana al'aurar ka ta bayyana kuma ina kyauta zaton nan da shekara takwas ba za ka iya rufe ita al'aurar taka ba saboda yanzu ka kunce zaninka a kasuwa kowa ya ga al'aurar ka baka san marasilus sahaba ba baka san me ma'anar mursalus sahabi ba mursalus sahabi shine sahabi ya rawaito magana daga wajen dan uwansa sahabi amma sai ya shafe wannan dan uwan nasa ba zai ambace shi ba sai ya danganta maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye wannan shine abin da ya faru cikin hadisin Jabir ibn Abdullah ya rawaito maganar ne daga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya rawaito maganar ne daga Al-Abbas ammu Rasulillah ya ji maganar ne daga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas ibn Abdul Muttalib kuma da shi aka yi ginin Ka'aba sai ya gaya wa Jabir ibn Abdullah ina fata muna fahimta in Jabir ibn Abdullah an haife shi bayan shekara 80 da gina Ka'aba ko bayan shekara 60 ko ƙasa da haka ko sama da haka in dai ya rawaito ne daga wajen Al-Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga menene abun mamaki idan ya tashi rawaitowa sai kawai yace annan nabiyya bai yi maganar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ba abinda zai tabbatar da haka shine hadisin a wasu littattafan hadisin ya zo cewa daga Al-Abbas ne Jabir ibn Abdullah sarraha bi anna hadha al-hadith min musnad Al-Abbas ibn Abdul Muttalib وليس من مسنده اي ليس من مسند جابر بن عبد الله الله سركي ga karatu amma abin nan dan tatsine muke bawa a banza dan tatsine ne to amma muna tare da ƴan uwan mu musulmi da daliban ilimi da waɗanda ba daliban ilimi ba daliban ilimi za su gane wanda ba dalibin ilimi ba kuma zai gamsu cewa ilimi ake fada to wannan zai sa wato mu samu sharhas sadr kiraka abinda dan tarsine yake fada wai hadisi ma abinda ne wai kafin shekara takwas ne a haifi Jabir ibn Abdullah ya rawaito hadisin dama Jabir ibn Abdullah ai bai ce maka yana wurin ba Jabir ibn Abdullah bai ce maka da shi aka yi ginin Ka'aba ba ai shi ba ma mutumin Madina ba ma mutumin Makka bane Ka'aba a Makka take shi kuma Jabir ibn Abdullah mutumin Madina ne mahaifinsa shi ma sahabin manzon Allah ne Abdullah ibn Haram wanda aka kashe shi a yakin Uhud tare da babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Hamza da Mus'ab ibn Umair da sauran mutum 70 da idan ka je Madina yau dinnan dan tatsine in ka je Madina ka je gindin dutsen Uhudu za a ce maka zo kai sallama kai dan tatsine tunda dai babu a Qur'ani ina ga ba za kai ba ko mutum 70 cikin sahabban manzon Allah da aka kashe su a yakin Uhudu kaburburan su suna nan har yanzu in ka je Madina wannan kaburbura nasu suna daga cikin wuraren da ake kaiwa ziyara aje ai musu sallama a gaishe su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi shahada a wannan rana ta yakin Uhud suna daukaka addinin Allah suna kuma yaki dan wato daukaka musulunci da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daka ga maganar karara Ibn Hajar malamin da yayi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Hajar yake cewa da aka ce ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dauko dutse tare da su yace ai ma'a quraishin shi Jabir ibn Abdullah ba quraishi bane ba quraishi bane ba mutumin Makka bane mutumin Madina ne ba quraishi bane asali shi ba a Makka yake ba ma shi a Madina aka haife shi shi bai imani ba ma sai bayan da manzon Allah yayi hijira yana yaro karami bai ma kai shekara 15 ba lokacin da manzon Allah ya koma Madina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma shi da mahaifansa zaka ba wai Jabir ya ce manzon Allah ya kasance yana daukan dutse tare da mu kamar yanda dan tasine ya fassara ba bari ku ji
to sai muka dauki lissafi ma mafi karamci ya zama sauran shekara 3 a haife shi ina fata an gane
shi
dauko min tarihi Tabari yawa Jabir ibn Abdullah an gan shi Jabir dan Abdullahi da ake magana shi yanda yake wato an haife shi kafin hijira kaje ka diba Hazrat Jabir ibn Abdullahi al-Ansari wanda al-Sheikh Asadullah Qadir ya wallafa annab
da jama'a dariya kafa uku
guli da kafdar hijira bi hawale 15 sana an haife shi kafin hijira da shekara 15 da hawali 15 sana kafin hijira da shekara 15 shi zaka aje min alisafi
kafin hijira da shekara 15
shekara 15 aka haife shi
kai alaran mama ha na hana ka sa baki amma baka ji ko na kuma baka shawara amma baka karbi shawara ta ba to buje
kun ji daya kafin manzo Allah hijira daga Makka koma Madina da shekara 15 aka haife shi kun riƙe wannan to mu yi gaba a cikin shi wannan tarihu Tabari tarihu al-umam wal muluki kenan na tarihu Tabari
to kai da kake maganar Bukhari dan tsine idan kana so yanzu a fahimci hadisin nan sharhin Bukhari zaka koma ka karanta ai yafi sauki ma da ka tafi abin nan tarihu Tabari yanzu Fathul Bari zaka bude karkashin wannan hadisin ka ce to ai ga ma abinda ma malaman su suka ce karkashin hadisin ka dauko wannan Fathul Bari ka ce gashi Ibn Hajar ma ga abinda yace karkashin hadisin ga ma'anar da suka yadda cewa ita ce ma'anar hadisin yanzu sai ka tsallake ka bar Fathul Bari ka tafi tarihul umami wal muluk ko sunan littafin baka iya ba dan tatsine shaggen kaya ko sunan littafin baka iya ba ana tura ma kuɗi duk wata kana nadewa daga arna dan tatsine baka iya sunan littafin ba ga Fathul Bari sunan littafin ma mai sauki Fathul Bari cikin sauki dauko Fathul Bari ka karanta karkashin me Ibn Hajar ya faɗa karkashin hadisin me Ibn Hajar ya faɗa karkashin hadisin sai ka tafi tarihul abinan umami wal muluk na Ibn Jarir At-Tabari a can zaka je ka samo abinda zai ci karo da hadisin kuma a can zaka nemo abinda zaka fassara hadisin Bukhari da shi a can littafin tarihi ga Bukharin ga sharhin Bukharin ga Fathul Bari dan tsine ai kudin da ake tura ma da yawa turo min in baka akawun lamba turo min zan siyo maka Fathul Bari in siyo maka sharhu Muslim na Imam Nawawi in kawo maka in ka tashi ba littafin tarihi ake dubawa ba in za a fahimci hadisin manzon Allah ba tarihul umami wal muluk wanda baka iya sunan sa ba ba shi zaka siyo ba turo min kudi in siyo maka Fathul Bari da sharhu Muslim daga cikin kudin da aran nan suke turo ma ka daina cinye kudin gaba ɗaya kana sayar riga kawai ba iya riga ce za ta sa in kai wa in ka karyata hadisan manzon Allah a karba ba ba iya aikin da aka yi wa rigar daga nan wuyar ka har karshe ba daga hannun rigar na yamma zuwa hannun rigar na arewa ba wannan aikin da aka yi wa rigar ta ka kada ka karar da kudin wajen riguna dan tsine shawara ce akwai waɗanda za su tsaya su akwai masu hankali za su tsaya su kalle ka su ga wai da ya kake yakar hadisan ma misali akwai waɗanda za su gani ko zaka kawo hujja wacce za ta iya sawa su karba abin da kake faɗa su ma su bika akan cewa a ƙaryata hadisan manzon Allah to ya kamata ka daina kashe kuɗin duka a riga a riguna duk kuɗin nan da ake turo ma galibi duk a riguna suke tafiya kawo in siyo maka Fathul Bari kawo in siyo ma Fathul Bari ka dinga in ka ɗauko hadisi ka ɗaga Bukhari kace jama'a ga hadisin nan a cikin Bukhari lamba ta kaza to sai ka duba kuma Fathul Bari sharhu sahihi al-Bukhari duk duniyar musulunci ba mu da littafin da yayi sharhin sahihi al-Bukhari irin wannan littafin na Fathul Bari mun yadda duk abin da ka samu a cikin Fathul Bari a matsayin shine ma'anar hadisi cikin Bukhari mun yadda dauki ka auna da Qur'ani kaga ya dace da Qur'ani ko ya ci karo amma kawai ka je kashe kudin nan ka sai riguna ka sai riguna a zo ai ma aiki daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa na rigar ta ka duka aiki duk ka kashe kudin da suka turo ma a riguna ka ki sayan sharhin sahihi al-Bukhari da zaka dinga dufa kawai sai ka daga Bukhari ka ce shikenan ina ba da mun fahimta amma da ka sai da ka dan rage daga cikin kudin ka gane maimakon ka sai riguna duka da ka dan rage daga cikin kudin ka sai Fathul Bari da kaga abin da Ibn Hajar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yanqulu ma'ahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daukowa tare da su sai yace ai ma'a quraishin tare da quraishawa ba tare da Jabir ibn Abdullah ba bare a ce wai ya rawaito abin kafin a haife shi da shekara uku kun gane yace ai ma'a quraishin lamma banau al-ka'aba wa kana dhalika qabla al-bi'sa wannan ginin ka'aba an yi shi kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa ruwayatu jabir lidhalika ruwayar da jabir yayi wa wannan hadisi min marasilis sahaba wannan yana cikin abin da ake kira marasilis sahaba dan tsine ka san marasilis sahaba ka san marasilis sahaba eh ko kai kawai daga maganar riguna din nan da kake sawa shikenan baka san komai ba ka san menene marasilis sahaba ka san me marasilis sahaba dan tsine ga tambaya dan tsine ma huwa marasilis sahaba ko mi ma da Hausa menene marasilis sahaba dan tsine zaka iya bada amsa da zaka iya bada amsar menene marasilis sahaba to kai ma da ka gane cewa yanzu ka kunce wa kanka wato zani kai ne al'auraka ta bayyana yanzu ne kai al'auraka ta bayyana ina ba da muna fahimta da kai da zaka gane haka amma da ka san menene marasilis sahaba din da sai Ibn Hajar yace fa imma an yakuna sami'a zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik aw min ba'd man hadarahu zalika min as-sahaba man hadara zalika min as-sahaba ko kuma Jabir ibn Abdullah ya rawaito wannan labari daga wurin wanda ya halacci abin a lokacin da abin ya faru. Ina fata muna fahimta. To da haka dan tatsine babu laifi. Babu laifi. Karatu yana kyau mu je dan tatsine.
Al-Mujalladul Awwal shafi na 530. Ala Abu Ja'far zakarna qabl yace mun fadi a ba.
Usayn ne tafi? Ya tafi tarikhul umam wal muluk. Ko sunan littafin ku ji bai iya fada ba fa. Ya tafi wani littafi na tarihi na Ibn Jarir At-Tabari. Abu Ja'far Sheikhul Mufassirin yana da littafi na tarihi sunansa Tarikhul Umami wal Muluk. Dan tatsine ko sunan littafin bai sani ba, wai ya tafi can a can zai karanto abin da zai gane hadisin cikin Bukhari. Ya tsallake duk wani sharhi da aka wallafa ga Bukhari, ya tsallake ba zai karanta ba, saboda in ya karanta shuruhat din Bukhari za a gane hadisin ba cin karo da ayoyin Qur'ani. To in dai sharri zai yi wa hadisin, sai dai ya tsallaka ya tafi can wani littafi na tarihi. To kun ji shi a cikin littafin tarihin.
Aya. Sababu tazwijin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadija, wato dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Khadija. Wa ba'da sanati allati nakaha fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace bayan manzon Allah ya aure ita na an Khadija ne, hadamar Quraishin al-Ka'ba, Quraishawa suka rusa dakin Ka'aba, shine hadamar Quraishul Ka'aba.
Yanzu dan tatsine, dan tatsine in ba rashin tsoron Allah ba, ga Fathul Bari, me ya kai ka ka tsallake ka tafi littafin tarihi? A littafin tarihi zaka gano ma'anar hadisin, kuma yana Bukhari. An taba maganar Bukhari ba ai maganar Fathul Bari ba. Idan ba an rufa Allah da bayan hannu ba, inji Malam Bahaushe, ai daga nan za a ce akwai walakin goro aniya. Ana maganar hadisi cikin Sahihul Bukhari Kitabus Salati, babu karahiyatu ta'arrufi salati wa ghairiha, kuma wai littafin tarihi za a je a buda a karanta dan a gano ma'anar hadisin? Shaggen kaya, account ɗinka yana nan hannun arna, karka damu.
Ya ashirin sinina summa banata, bayan ya aure ta da shekara 10 karatu, ya aure Khadija, gashi rubuce a cikin shi wannan tarikhul qabri shafi,
tarikhul qabri
shafi na 530, yace bayan ya
tarikhul qabri, tarikhul qabri ake cewa at-tabari ba tibri ba, tarikhul qabri. Sannan asalin sunan littafin tarikhul umami wal muluk, tarikhul umami wal muluk. Ka gane? Wai ina gyara ma sunan littafin. Dawo Fathul Bari ka karanta, in baka da shi rage cikin kudin da ake turo ma sai Fathul Bari. In dai ka karanto ma'anar hadisi daga Fathul Bari, to mun yadda kai tsaye aunata da Qur'ani. Amma in dai kai zaka bawa hadisin ma'anar da kaga dama ka ce shine ma'anar hadisin, to ai dole dama ya zama ya ci karo da Qur'ani. Kai fa ka fassara fa. To ai in ka fassara hadisi bai ci karo da Qur'ani ba, masussuka ai za mu ce ma kai ba dan halak bane. Ai baka haifu ba ma baka haifu ba. In dai kai zaka fassara hadisin da kanka, kuma ya zama ya dace da Qur'ani, ai sai mun yi shakka kan cewa anya ku dan halak ne kai. Wato iyayenka aure suka yi na shari'a, aka zauna a dagoro da sadaki da waliyi, aka ce an aurar da ita babanka ya karba ko wakilinsa, anya ku an yi aure na shari'a. In dai ka fassara hadisin bai kuma bai ci karo da Qur'ani ba, to gaskiya ba dan halak bane kai. Amma dan ka fassara hadisi ya ci karo da Qur'ani, ai daidai yake da a ce yau Alhamis gobe Juma'a, shike ba me matsala. Dan tatsine ya fassara hadisin kuma a ce hadisin ba zai ci karo da Qur'ani ba, ai ƙarya ne. Ai wannan shine wajibi. To amma muna wato jefa maka ƙalubale. In ka isa karanto ma'anar hadisin daga Fathul Bari, sannan sai ka auna ta da Qur'ani. Ka gane dan tatsine, in ka isa ga ƙalubale.
Aure ta da shekara 10 shine wato summa banat ha, sai suka rusa hadamat banat, wato hadamat Quraishul Ka'bata bi ashri sinina summa banat.
Dan tatsine ya rasa banat ne ginawa ko hadamat ne, wanne ne ginawa wanne ne rusawa? Dan tsi ne ma ya rikice. Hadamat quraishul ka'aba, wannan quraishi da quraishawa sun gina ka'aba ne ko sun rushe? Banat quraishul ka'aba, quraishawa sun gina ka'aba ne, dan tsi ne ya rude, wanne ne ginawa din ne, wanne ne rusawa? Dan tsi ne wanne ne ke fassara ma ne ka manta? To duk da yanda kai banat din ne rusawa ko banat din ne ginawa ko hadamat din ne gidawa, duk da wanda ka zaba, mu je dai fassara hadisin yanda kaga dama, fassara shi yanda kaga dama. Mun san dai inda ka dosa, an ka gama ka ce ya ci karo da Qur'ani ko
da suka rusa wannan daki suka saki inganta gina shi. Yace wa zalika fi qauli ibn Ishaq, a cikin magana ibn Ishaq yace fi salati khamsin wa salatina min maulid rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin manzo Allah yana da shekara 35 kenan. Kenan yana
dan tsine. In dai kana neman maganar Ibn Ishaq, to ga ta nan cikin Fathul Bari, ai ita ya kamata ka karanta, ba ka tafi can tarikhut Tabari ba, tarikhul umami wal muluk, littafin tarihi, ga sharhin Bukhari kai tsaye, ga baki ga hanci, me zai sa ka tafi littafin tarihi? Idan kana neman maganar Ibn Ishaq, ga ta nan Ibn Hajar ya kawo. Ibn Hajar yace wa qad zakara Ibn Ishaq fi sira annahu sallallahu alayhi wa sallam ta'arra wa huwa saghirun, ta'arra wa huwa saghirun. Ga maganar Ibn Ishaq nan cikin Fathul Bari, me ya kai ka tarikhut Tabari? Ibn Hajar yace wannan maganar da ake yi ta cewa ga abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan uwan mahaifinsa ya ce ya cire kwarjallansa yayi gambo da shi saboda kada dutse ya ci masa kafada, wannan magana ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yaro karami, yana da kananin shekaru tare da kananan yara ƴan uwansa da suke taya mutane ginin Ka'aba a wannan lokaci a jahiliya, a lokacin da manzo Allah yake da kananin shekaru. Amma dan tsine waya tsallake wannan waya tafi littafin tarihi, dan tsine
yana da shekara 35 akai abun yayi aure da shekara 10. To mu saki komawa mujalladi na biyu
a ina dai
shi ma a daga mujalladi na biyu gashi muna da dafu. A mujalladi na biyu kuma
an sake koma mujalladi na biyu a ina? A cikin littafin tarihi, wanne? Tarikhul umami wal muluk, nawa? Na Abu Ja'far. Wannan Abu Ja'far Ibn Jarir, wannan Ibn Jarir At-Tabari. An sake dai komawa dai maganar littafin tarihi, dan tsine littafin tarihi zai karanta na Ibn Jarir, da shi zai fassara hadisin Bukhari. Bi yadda ya fassara hadisin Bukhari da abin da malamanmu na musulunci suka rubuta na sharhi ga littafin Sahihul Bukhari ba. Ga shuruhat nan, ga sharhi nan daban-daban na Sahihul Bukhari da malamai suka wallafa a wurare daban-daban, ga littattafai nan daban-daban na malamai daban-daban a lokuta daban-daban a tarihin musulunci daban-daban. Amma dan tsine bai yadda ya karanta wannan magana ba, saboda ya san in dai za a fassara hadisin da fassarar malaman musulunci a cikin littattafan da suka yi fassarar hadisan Bukhari, to ya san a ƙarshe fassarar za ta dace da ayoyin Al-Qur'ani, kuma al'umma za su fahimci cewa da Qur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka abu ɗaya ne da suka fito daga wuri ɗaya, duka wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, yanda Allah ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam. Da haka ya gane, in ya karanta wannan za a gane, to shine ya tafi littafin tarihi. Littafin tarihin ma yana har yanzu zai tafi wani mujalladi na biyu. To je ka dan tsine.
Sai yake ƙara bada labari yace Ali bin Abbas ne ba sa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi 40 sana, an aiko manzon Allah ne yana dan shekara 40. Wa qama bi Makka, ya zanna a Makka 13 yuha ilaihi, tsawon shekara 13 ana masa wahayi. Sannan yayi hijira shine wa bil Madina 10, a bayan haka kuma yayi hijira.
To kai amma dan tsine da karfin hali kake, yanzu dan tsine kai zakai mana sharhin sharhin hadisi a cikin sahihul bukhari zakai mana sharhin da littafin tarihi dan tsinan da bai imani da hadisan manzon Allah ba kuma yazo ya jingire malaman musulunci gaba daya shi zai yi sharhin hadisan manzon Allah kuma zai yi sharhin hadisan bukhari zai yi sharhin su ne da littafan tarihi in ya gama kuma yace sun ci karo da Qur'ani kai wannan dan tsini akwai karfin hali ko kuma ba mamaki gaskiya saboda gaskiya kudaden da suke shigo ma din suna da nauyi gaskiya zaka iya yin kowane irin iskanci gaskiya eh gaskiya kudaden da nauyi ba iskancin da ba zaka iya yi ba dan karbar wadannan kudade ko ba haka ba irin wannan zamani da ake wannan rayuwa dan tsiniya za a iya yi wasa da wadannan kudade dole ka karbe su saboda gaskiya akwai matsala an ba karba ba to amma kar ka manta da wancan ayar ta cikin suratul anfali kafin ka kai wa alamu kenan
Allah Madina to wannan shekara 13 hadaman su da shekara 5 da akai sannan aka fara mishi wahayi ga shekara 13 ga 5 wanda sai da aka ƙara shekara 5 ya zama dan shekara 40 sannan aka fara mai wahayi hadaman wannan 5 din daga ginin Kaaba sai ka hada su da shekara 13 nawa ne
18
dai ne ko
18 yanzu dan tsine yana sharhin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da littafin tarihi da kuma calculator da littafin tarihi da calculator zai hada yayin sharhin hadisin saboda in ya gama kuma sai ya ce ya ci karo da Qur'ani to dama hadisin da aka yi sharhin sa da calculator ta ya za a yi ba zai ci karo da Qur'ani ban aka gama dan tsine hadisin da kake sharhin sa da littafin tarihi da littafin tarihi da calculator da wannan alaran mamaha waɗannan kayan aiki naka guda uku na sharhin hadisi taya za a yi ka gama sharhin hadisin da waɗannan kayan aikin kuma hadisin bai ci karo da Qur'ani ba ai ba zai yiwu ba ai dole hadisin da aka yi sharhi da calculator da littafin tarihi da wannan taso nan alaramma naka in dai aka yi sharhin hadisin ta wannan hanyar bai ci karo da Qur'ani ba to kai gaskiya ba dan halak bane kai dan tsini chap ai dole hadisin ya ci karo ikon Allah hadisi ake sharhi da calculator da littafin tarihi ga kuma sharhin bayanan malaman musulunci duka ga littattafai nan malaman musulunci sun yi sharhi shekaru aru aru ana tabugawa ana sayarwa ka kika karanta ka ce ga abinda malamai suka ce shine ma'anar hadisi kai zaka sharhi da calculator da wannan taso nan alaran man kai taya ka yanzu shi wannan alaran man kai ya rike lissafi yanzu kai ka yadda 18 ne ma yanzu shi wannan alaran wannan taso nan alaran man taya ma zai iya danna wata calculator ina ba da muna fahimta yanzu taya ma za a yi ma in za a yi lissafi yanzu wannan alaran mai naka yayi kama da accounta yayi kama da accounta ta ina alaran man naka yake da technology daga wannan kauye ka samo shi ta ina zai samu technology da zai yi ma lissafin ai dole wannan hadisi ya samu matsala irin wannan zalunci haka da ake wa hadisin a yi sharhin hadisi da littafin tarihi a hada da calculator a tambayi wannan taso nan alaramma kuma a ce wai hadisin za a samu ma'anar da za ta dace da Qur'ani wallahi ba za ta dace ba ka ga baka sha wahala in dai da wannan za a yi sharhin hadisin to nan ma ya isa mu anan ma mun gane cewa daga nan ma mu mun fidda rai hadisin nan dole zai ci karo da Qur'ani masussuka ka gane wallahi ba ma sai an gama danna calculator nan ba tunda muka ga an kamo hanyar sharhin hadisin da wannan abin nan din littafin tarihi da calculator hada da alaran mamaha ni tun daga nan na cire rai da ma hadisin nan ba zai dace da Qur'ani ba wallahi ni masussuka ba ma sai ka karasa ba ni na cire rai hadisin nan ba zai kai labari ba ni na cire rai ni daga nan ma na cire rai hadisin nan ba zai kai labari ba taya wannan irin iskanci ne wannan masussuka ba ma hadisin mana ka bari mu fassara kai kuma sai ka karba sai ka je ka auna kaga ya dace da Qur'ani ko bai dace ba bar mana aikin mu mi 50-50 masussuka, ayi adalci, ai kai mana adalci masussuka, kai mana adalci, mu yi rabi kai rabi, mu fassara hadisin nan tunda mu muka yi imani da hadisin nan, kai kuma ka dauka ka je ka auna abin nan a menene, ka je ka dauka ka auna da Qur'ani, ko ka je ka dauka abin da muka baka muka ce shine ma'anar hadisin, je ka auna mana da Qur'ani ka gani ya dace da Qur'ani ko ya ci karo, amma fassara hadisin bar mana, wani irin zalunci ne masussuka, wani hadisi ake fassara da calculator da alaran mamaha da littafin tarihi, wani hadisi za a yi wannan fassara ya kai labari masussuka.
To shi kuma kafin hijira da shekara 15 ka yi shi nawa ke bin shi? Ana bin shi shekara 3
kware kuwa.
Shi Jabir ibn Abdullah ya rawaito hadisin ne daga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, sai yace annan nabiyya, bai ambaci Abbas ibn Abdul Muttalib ba. Idan kana so ka gane wannan, koma Mu'jam at-Tabarani, koma Sunan al-Kubra na Baihaqi, koma koma Dalailu Nubuwa na Baihaqi, koma Mu'jam at-Tabarani, koma Al-Ma'rifa li Abi Nu'aym. Idan ka koma waɗannan littattafai, to zaka tarar da isnadin an Ikrima an Ibn Abbas qala haddathani Abi Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, daga Abbas Ibn Abdul Muttalib qala, Abbas ibn Abdul Muttalib yace lamma banat quraishunil ka'aba, lokacin da quraishawa suka gina ka'aba, imparadat rajulaini rajulaini, to quraishawa sun yi tsarin yanda za a dinga wannan aikin mutum bibbi mutum bibbiyu, yanqulanil hijara, su dinga debo duwatsu ana kawowa waɗanda za a yi gini da su. Fakuntu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Abbas ibn Abdul Muttalib yace sai na kasance ana ni wa ibnu akhi, ni da dan dan uwana, wato lokacin manzon Allah, Allah bai aiko shi ba, shi yasa bai ce kuntu ana wa rasulullah ba, sai yace kuntu ana wa ibnu akhi, ni da dan dan uwana, dan dan uwana, ni dan uwa ne ga mahaifinsa, to mu sai aka hada mu mu biyu muke aikin. To kaji asalin hadisin na Al-Abbas ne, da haka Jabir ibn Abdullah ba wai ya rawaito hadisin kafin a haife shi da shekara 3 ba, ko kafin a haife shi da shekara 8, ka gane? Ajiye calculator ka cewa alarama din nan naka, ya kashe calculator sa ku saurari wannan jawabin. Marasilus sahaba ne a cikin Bukhari, ruwayar Bukhari mursalus sahabi ne, Imam al-Bukhari ya rawaito daga Jabir ibn Abdullah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana ma'a quraishin lamma banat quraishun al-ka'aba, ka gane? Da haka Jabir ibn Abdullah shi kuma ya goge ambatan al-Abbas ibn Abdul Muttalib amma rasulillah ko ammi rasulillah, ya cire ambatan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, sai Al-Hafiz ibn Hajar yace mursalus sahabi ko min marasilus sahaba, ay arsalahu Jabir rawahu an Al-Abbas ibn Abdul Muttalib fa hadafahu fa arsalahu, sai kawai ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. Da haka ɗan tsine abin da ya jawo wannan matsala shine, ka ɗauki aikin mu kana ƙoƙarin kayi haɗama kayi naka aikin kayi namu, da mu da muka yi imani da hadisi ka barwa, to da mutane sun sha ilimi sun sha jawabi mun fito da ma'anonin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In muka gama sai mu ce to ɗan tsine an zo kanka ga naka aikin, kai kuma daga nan ƙarasa ka gani wannan hadisin ya dace da ayoyin Qur'ani ko ya ci karo da su, kaga an yi adalci. Amma ka zo kai ƙarfa-ƙarfa kayi blocking din al'ummar musulmi gaba daya, ka zo kuma da calculator da wannan taso dan alaramma, kuma ka dauko littafin tarihi ka ce da waɗannan kaya zaka hada ka fassara hadisin, in ka gama kuma sannan kai zaka duba kaga ya ci karo da qur'ani ko ya saba, kuma sussuka dama ka fassara hadisi da calculator kuma bai ci karo da qur'ani ba, cap to ai baka ma haifu ba kenan. Ina fata muna fahimta. To muje muje dan tantsini.
To kuma ya ce ma'abhum tare da su akai wannan ginin Kaaba, kuma lokacin da akai ginin Kaaba da ka tattara wannan litafin sauran shekara uku a yayin shi.
Ya ce wai ma'ahum tare da su, wai shi dan tantsini ya dauka ma'ahum din nan, lamirin yana komawa ne zuwa ga Jabir ibn Abdullah. Wai ya dauka Jabir ibn Abdullah ya ce da shi aka yi ginin Kaaba, shi ne dan tantsini ya ce a dauko calculator lokacin ba a haifi Jabir ibn Abdullah ba. A'a, wannan ma'ahum wannan lamirin na Quraishawa ne, yaudu ala Quraishin. Shi ne Ibn Hajar ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahum, sai ya ce ai ma'a Quraishin. Shi kenan faɗan tasini, shi kenan fakaratin. Kawai da ba dan kana tsoron wannan kwangilar taka za ta yanke ba, ni da na ƙara ƙarfafaka cewa ka yi ƙoƙari, ka yi ta maza, ka yi jarumta. Idan Allah ya kai mu ranar Alhamis, idan ka fito kai da wannan baƙauyen alaramman naka, to kawai ka ja baƙi ya jawo maka ayoyin qala maw'idukum yawmuz zinati wa ayyuhsharan nasu duha, ya karanto mana faj'al bainana, ya karanto maka kasa tasonan alaramman naka, ya jawo maka ayoyin nan na cikin suratu Taha, faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa, qala maw'idukum yawmuz zina, kasa alaramman ka yayi ma caji da waɗannan ayoyin, ko kai ma zaka iya yin karfin hali irin na bokayen Fir'auna, ka dan yi karfin hali irin na bokayen Fir'auna, kai ma ka ce dai bari dai ka fito a zo a gwabza, a zo mana a hadu, a zo stadium din Katsina, ba ma dutsen ma ba, a zo a yi abin ma international, a zo abin nan stadium din garin Katsina, a zo a zauna a yi gaba da gaba. Ka zo ka karanta mana ma'ahum, ka ce wannan lamirin na Jabir ibn Abdullah ne, dan haka ai kafin ma a haife shi da shekara uku ne. Kuma haka ba, mu ma sai a ba mu mintunan mu yi jawabi, mu ɗauko littafi mu karanta dan a gane wato kwangilarka ta zo ƙarshe, kuma al'umma su fahimci cewa ka ci kuɗin haramun, a san yanda za a yi, ko a ɗaure ka ko kuma ka biya arna kuɗinsu da ka ci, saboda aikin da kai musu na yaƙar musulunci gaskiya babu wata nasara da aka yi, ko kaɗan babu abin da ka iya yaƙa cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan tafsiri wai har dariya yake, wai ya gano kafin a haifi Jabir ibn Abdullah da shekara uku, wai kaka sara kaka. To ga kan da aka yi nan dan tafsiri, kan da aka yi shine jahili ne kai, baka san menene mursalus sahabi ba, sannan jahili ne kai baka da mu'jamut tabarani, baka da dalailun nubuwa na imamul bayhaqi, baka da al-ma'rifa na Abu Nu'aym al-Asbahani, baka da waɗannan littattafai bare mu nuna maka ainihin yaya ruwayar take cewa Jabir ibn Abdullah yayi irsalin ruwayar ne, kama yanda Imam al-Bukhari ya rawaito wa mursalus sahabi la yadur li'anna as-sahabata kulluhum udul. Ka gane jairi? To mu je dan tantsine.
Mai cewa duk abin da ke cikin Bukhari gaskiya ne, babu ƙarya ciki, to ga ƙarya hukunku.
A'a, ai dama mana dole ta zama kurukuru, in dai da calculator da kuma littafin tarihi tare da gudunmowa da taimakon ta sunan Al-Ramma, ya za a yi ba za a ga ƙarya kuru-kuru ba. Ai dole a zalunci hadisan nan, dole a zalunci hadisi, duk hadisin da ya fada hannun masussuka za a fassara shi da kalkuleta da tarihi da kuma gudunmowar wannan baƙauye, wannan baƙauyen da ya zama shi zai bada gudunmowa ya taimako a taro a fassara hadisin. Aini kafin ma ka fara masussuka, ni na san a ƙarshe hadisin nan zai zama ya ci karo ne da Qur'ani. In dai aka fassara hadisi da taimakon wannan malohan, wannan malohan Al-Ramma din naka, aka fassara hadisin da taimakonsa da gudunmuwarsa, kuma hadisin bai ci karo da Qur'ani ba, to ai ba kai ba dan halaka bane. Cap, ai in dai Al-Ramma wannan malohan nan shi ya ba da gudunmuwa aka gano ma'anar hadisin, ai dole ta ci karo da Qur'ani. Ina ba ta gama jin masussuka da kalkuleta da kai masussuka, arna sun tura ma kuɗi ga kalkuleta ga malohon Al-Ramma ga kaza ga kaza, ku ne za ku fassara hadisi kuma ku gama bai ci karo da Qur'ani ba, ai dole hadisi ne ya ci karo da Qur'ani, dole ya zama kuru-kuru.
Tarikh gashi nan tarihin shi Jabir Abdullahi Al-Ansari, Jabir din kun san daban-daban ne, wannan sunan shi
to daban-daban ne Jabir din, to wannan wani Jabir ne?
Jabir ibn Abdullahi Al-Ansari.
Yawwa, wannan Jabir ibn Abdullahi Al-Ansari ne. To shi wannan ai asali ma ba wai kafin a haife shi da shekara uku ba, shi ba dan Makka bane gaba daya, ita kuma Ka'aba ai dama a Makka take, kuma a Makka aka gina ta, dan tsini ne kai zatanka ina aka gina Ka'aba din ne, dan tsini ne kai a ina ka san Ka'aba, fi sabilillahi ga yamin gaskiya dan tsini kai a tunaninka a ina Ka'aba take. In dai ka yarda wannan shine Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari ai mutanen Madina ne, su ba ƴan Makka bane, kaga ba da su aka gina Ka'aba ba. Shi ya rawaito hadisin ne daga baffan manzon Allah Abbas ibn Abdul Muttalib. Shi ba a haife shi ba a lokacin, ko an haife shi ma shi ba ma dan Makka bane asali, shi ba a Makka yake ba. Ina ba da mun fahimta, da haka in dai Jabir din daban-daban ne, to wannan Jabir ibn Abdullahi ne Al-Ansari, ai mutumin Madina ne, Madina kuma ba Ka'aba, ko akwai Ka'aba a Madina? Dan tsini ne, ka taba zuwa Madina akwai Ka'aba? Ai dama shi Jabir ba Ka'aba a garinsu, ko an haife shi ma dama ba Ka'aba a garin, bare ma dama shi bai ma ce shi dan Makka bane, kuma bai ce an haife shi ba. Rawaitowa yayi daga wanda aka yi ginin Ka'aba din tare da shi, shine Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
An haife shi kafin hijira ne da shekara 15. To tunda da shekara 15 aka haife shi, ginin Ka'aba can da ya bada labari tunda kafin hijira an yi shi ne kafin a fara wahayi da shekara 5. Kuma manzon Allah ya da ya shekara 13 sannan ya hijira. Da ka hada 13 da wannan 5 din sai ya baka shekara 18. To shi kuma kafin hijira da shekara 15 aka haife shi.
Tafa. Kun ji wani sharhi da hadisi da kalkuleta. Kafin hijira da shekara 15 aka haifi Jabir ibn Abdullahi, mun yadda. In aka hada da waye da waye da waye, shekara 18 kenan. Malohon Al-Ramma nan naka shi ma ya ce ya yadda. To mu ma mun hada nan, mu ma duk mun yadda. Shekara 18. To yanzu idan shekara 18 can shekara 15 kaza da kaza, dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yayi aure kenan da shekara 10, mun yadda. A Jabir ibn Abdullah yana da shekara 15, mun yadda. An yi abin ma kafin a haife shi da shekara 3, duk mun yadda da wannan calculator. Abin da ya rage shi ne, a ina Ka'abar take ma, kai a wajenka a ina Ka'abar take? Jabir ibn Abdullah Al-Ansari shi mutumin Madina ne, Madina ba Ka'aba. Dama shi bai ce akwai Ka'aba a garinsu ba, kuma bai ce an yi ginin Ka'aba da shi ba. Ta yaya za a yi ginin Ka'aba da shi? Shi da ba Quraishi ba, shi da ba dan garin Makka ba. Quraishawa ne suka gina Ka'aba, shi ba Quraishi ba ne. Jabir ibn Abdullah ba Quraishi ba ne. mutumin Madina ne min al-Ansar daga cikin mutanen Madina ne daga al-Khazraj ko kuma daga abin nan Aus kabilun Madina su wadannan ba Quraishawa bane da haka da ka san wannan ma da ka san ma shi waye mai riwayar to da ka gane wannan ma'ahum din wato lamirin baya komawa kan Jabir ibn Abdullah shi da mutanen Madina saboda ba ka aba a garin su ma'ahum din nan wannan lamirin na Quraishawa ne kuma Jabir ibn Abdullah an yi ginin nan kafin a haife shi bayan an haife shi da shekara biyar ko shekara kaza ya samu labarin abin da ya faru ne daga wajen wanda aka yi wannan aikin tare da shi shine baffan manzon Allah wato al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda haka menene abin mamaki menene kakasara kaka da calculator ma sai mu yi da calculator taka kawai dai wannan kada malohon alaramman da nake sa mana baki dan ya sa baki mai yiwa calculator ma ta rikici ina fata muna fahimta kada ya sa mana baki ayi da calculator din ma mun yadda zo ayi da calculator din meye matsala kafin a haifi Jabir ibn Abdullah da shekara uku abin ya faru meye matsala in ya rawaito bayan an haife shi kai inda shekara 30 ne kafin a haife shi bayan an haife shi kuma sai ya rawaito a wajen wanda da shi aka yi ginin Ka'aba din sai me ka yadda cewa abin ya faru kafin a aiko manzon Allah a matsayin annabi to alhamdulillah sai me
shekara uku ya rige a haye shi amma sai ya ce kana yanqulu ma'humul hijara lil Ka'aba saurari hadisin cewaye sami'tu Jabir
dan tasina fa ya dage kana yanqulu ma'hum din nan ya dage wannan lamirin mutanen Madina ne yanzu dan tasine har yanzu kai kana tunanin da mutanen Madina aka gina Ka'aba ba Quraishawa mutanen Madina ne suka gina Ka'aba ba dan tasine li'ila fi quraish quraish fa aka ce Quraishawa ne su ne mutanen Makka su ne suka gina Ka'aba su Jabir ibn Abdullah mutanen Madina ne taya zai zama kana yanqulu ma'hum wannan lamirin ya zama lamirin mutanen Madina yaushe aka yi ginin tare da su duba littafin tarihin da ka dauko a ina ne aka ce da mutanen Madina aka yi ginin dan tsine duba da kyau ka gani dan baka gane ba tambayi alaramma ta sono alaramma maha tambaye shi ka ji
ibn Abdullah naji Jabir dan Abdullah yuhaddisu yana bada labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijara lil Ka'aba ya kasance yana dauko dutse ma'ahum tare da su
susuwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari mutumin Madina wato mutanen Madina ne suka gina Ka'aba dan tsine mutanen Madina su Jabir ibn Abdullah da masu suka gina Ka'aba to kun ga a ƙarshe dai dan tsine ya dage da magana kan wato tsiraici sai Allah ya nuna mana tsiraicin sa ya dage cewa sai an tattauna kan maganar tsiraici din nan to kuma sai ya sa a sai Allah ya nuna mana tsiraicin sa na addini da tsiraicin sa na rashin ilimi ba la ilma wala din ba ilimi ba addini ga rashin tsoron Allah da iskanci ga kuma wato jahilci ga rashin tsoron Allah wato zai yi wa arna kwangila ya bada account daga wasu jihohi a daddanno kuɗi bisa ga yanda fastoci suka tsara manya-manyan fastocin Najeriya suka tsara cewa a dinga danna masa kuɗi daga jiha kaza shi kuma yana yakar musulunci to ai masu suka da ka duba Qur'ani da kyau ai Allah ya faɗa dama arna za su kashe kuɗi don yakar musulunci amma Allah ya ce fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara Allah ya ce za su kashe maɗuɗuwar dukiya amma asara za su yi ba su suka baka duba wannan ayar ba Allah yace a ƙarshe asara za su yi kuma su tafi wuta wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun daka babu damuwa masu suka rashin tsoron Allah ka ya bayyana kuma gaskiya ta bayyana
mai zo nune ba sai shi kawai kwaye dashi kuma abun nan cikin jama'a yan saboda Allah dattijo irin manzon Allah shi zaka ce mashi ma'agum tare da mutane kuma ya
yawa dattijo irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai shine abin da muke wa al'umma jawabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi hali na dattijantaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi kyawawan dabi'u da tsarkakan halaye waɗanda suka sa ba wani malami yake shi da ya karantar da shi ba ba wani ne yake ce masa abu kaza mai kyau bane abu kaza mara kyau bane Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiyamatar duk wani abu da Quraishawa suke yi wanda bai dace da kyawawan dabi'u ba ba a taba tsintar manzon Allah a ciki ba sallallahu alaihi wasallama ba a taba tsintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin duk wani abu da ya sabawa wato kyawawan dabi'u ba bari ku gani nan shi baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Abbas ibn Abdul Muttalib shi yake bada labari yace tun ranar da aka yi ginin Ka'aba din nan nasa wannan ɗanamu wannan ɗanamu wannan ɗanamu Muhammad ɗan gidan Abdullah Abdullahi kuma ɗan uwana ni al-Abbas yace tun ranar da na sa shi ya kunce kwarjallansa dan ɗaukan duwatsun ginin Ka'aba naga yaran nan ya faɗi ya suma al-Abbas ibn Abdul Muttalib yace fakatamtuhu hatta azhara Allah nubuwatahu yace tun ranar na kulle a zuciyata cewa wannan dan wannan yaran akwai wani babban lamari tare da shi yace sai na boye abin a zuciyata har ranar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ban manta wannan ranar da aka yi ginin Ka'aba naga ya fita daban daga sauran ƴaƴan Quraishawa da suke iya yin tsiraici su je su dauko dutse su kawo ba tare da komai ba naga shi akan yayi tsiraici har ya fadi ya suma to na gane wannan yaron akwai wani lamari tare da shi a wani lafazin yake cewa fakana awwala shay'in ra'a minan nubuwa an ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas kuma wani lafazin Abdullahi ibn Abbas yace mahaifina Abbas ibn Abdul Muttalib yace tun daga ranan na gano annabci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga ranar da yara suka yi tsiraici suna diban duwatsu amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nayi masa umarni yayi haka ya fadi asume to tun daga ranar Abdullahi Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah yace daga ranan na gane wannan ɗanamu akwai wani babban lamari tare da shi lallai keɓantacce ne zaɓaɓɓe ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaftace shi ya tsarkake shi to kaji ma'anar hadisin ɗan duniya turawa arna akawun ɗinka su ci gaba da danna maka kuɗi kai kuma ci gaba da yunkurin yakar addinin musulunci ta hanyar muzanta ma'anonin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu zuba mu da kai mu ga wane ne zai kai labari wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin aqulu allazi tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin astaghfiruhu da haka babu abin da ya rage wa ɗan tatsine sai dai idan akwai waɗanda suke da wata tambaya shikenan sai a kira kai tsaye WhatsApp call only WhatsApp call only dan tatsine ya gama karerayin sa kuma mun warware su al'umma sun gane sun fahimta alhamdulillah to bismillah jama'a kun ga an yi dalla dalla ko ya ce a dauko hadisi daya bayan daya to masu suka muna jiran ka ka fito kai hadisi na biyu dalla dalla din nan mu ma za mu zo mu bada amsa dalla dalla din mu zo mu ci gaba da tafiya dalla dalla
Assalamu
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
a fafo kan lafiya
alhamdulillah da wa muke magana
ana magana da Yusuf Haruna Katsina
Malam Yusuf daga Katsina muna maraba
nayi kokarin magana network ya hana
eh Allah sarki
to kamar dai kullun dai muna alsa alkari sai wannan kokari da ake
Amin.
Kala.
Amin to Allah ya amsa.
Sannan malam. Babban fatan mu shine dama masu suka asa zaman dai a yi shi live. Tunda ya labe a cikin daki yana karanta abin da yake so ya abin nan ayi wannan kadai bai gamsa ba. In ya ci. Yazo ba wai gwamnati ya sa. Ya sa da kanshi. Azo a hade stadium kamar yanda yake hade sai dole yazo ya rita a gaban jama'a. Koko malam.
Ai jawabi ya riga ya gabata akramakallahu shine adalci za a yi
na'am
aikin nan sai a raba shi biyu
na'am
bangaren abin da ya shafi menene ma'anar hadisi sai masu suka ya bar mana mu da muka yi imani da hadisi sai mu ce jama'a ga ma'anar hadisi
na'am
bangaren da za a barwa masu suka shine auna ma'anar hadisin da Qur'ani cewa ya dace da Qur'ani ko ya ci karo
na'am
wannan kuma sai a barwa masu suka shi kuma sai yayi kaga mu muyi bayanin ne ma'anar hadisin tunda mu muka san hadisin shi da ma bai imani da shi ba bare ya san shi ko
gaskiya
tunda kaga gashi jahilcin sa ya fito fili bai san menene marasilus sahaba ba bai san ma'anar mursalus sahabi ba yana cewa wai ya rawaito hadisin kafin a haife shi da shekara uku kaga shine yazo ya kunce wa kansa zani a kasuwa ya nuna wa mutane al'aurar sa kaga abin da ya jawo haka shine yazo ya karba aikin mu
gaskiya
aikin mu na mumi wa mutane bayanin ma'anar hadisi sai yace zai yi da kansa
gaskiya
ne mo calculator ya nemo wani littafin tarihi a tasono alaramma tasono yana taya shi
gaskiya
to kaga dole a samu matsala amma kaga da ya bar mana wannan 50 din mu ma mu bar masa waccan 50 din
gaskiya
sai ai 50-50 kaga an yi adalci mu zo mu zauna a gaban duniya mu ce jama'a ga hadisin nan da muka yi imani da shi ga ma'anarsa mu fassara ko tunda yana cewa a bar mana mu fassara da kanmu ko amma yace shi zai fassara da karfin tsiya da calculator wani lokacin ko da bulala ne ko ya hada da menene ya zauna yace da zai amfani dai da wasu abubuwa zai fassara hadisi to kaga kai zaka fassara hadisi wannan ba kauyen da bai yiwa ba zai iya komawa garin su ba ko in ba garin su ba inda zai iya komawa daga inda yake ba inda ya sani abinda baka imani da shi ba ta yaya zaka san ma'anar sa kuma wai wanda zai taya ka ka dauko ba kauye kowa ya ganshi abin tausayi ba kauye sosai wanda kawai kada shi zaka yi tayi yanda kaga dama inda kawai mutumin nan zai iya tafiya shine fa ka bashi kudin mota ka ce ya koma kauyen su amma ni ban san inda zaka iya aiken ba kauyen nan yanzu ya tafi ba iya inda ya sani yanzu ka ce kawai ya koma kauyen su in ka bashi kudin mota ni na san ya san hanyar kauyen su zai iya komawa wannan ba kauyen shi zai taya ka ka dinga fassara hadisi in ka gama kuma wai ka ce wai zaka auna ai mu kan ka gama ma mu mun cira rai cewa lallai hadisin nan dole ya ci karo da Qur'ani in dai za a yi fassara hadisin da wannan hanyar to ni na cire rai ma masu suka kamma ka gama ni na sallama cewa hadisin nan gwabza karo zai da Qur'ani in dai da calculator za a fassara kuma da taimakon alaran mamaluhu da wato littafin tarihi ga Fathul Bari ka ki ka duba kai malam sai hakuri
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dake akwai akwai wani dan tatsine akwai wani dan tatsine da lambar sa take kama da taka kuma kuma ka san me ya faru
Ashek
jiya ya turo min sako yace in dai na bada amsa kan wannan hadisin da masu suka yace kafin a haifi sahabin da shekara uku ya rawaito hadisin dan tatsinen yace in dai na bada amsa to zai turo min miliyan 5 ina ji daga irin kudin da ake turawa masu saka din ne
eh to ai ka ka wannan
to shine shine da daga lambar ka ne sauri na daga ina so in ji ka ce a turo account sai naga ashe ba kai bane
wannan dalibin ku ne kuma me wanda yake da fahimta ahlus sunna alhamdulillah
to shikenan to muna ina cikiyar wancan dan tatsinan mai maganar miliyan 5 jiya dan tatsine ina bin dan tatsine miliyan 5 akaramaka Allah
alqurani dan tatsine kenan
kafin jawabin ka kafin jawabin wa alaikum salam nace kafin jawabin ka ina so in ga yawa duniya cewa ina bin dan tatsine miliyan 5
assalamu alaikum
wa alaikum salam malam muna tare da kai fa
assalamu alaikum
wa alaikum salam nace muna tare da kai
Allah shek nake su wallahi abin da ke bani mamaki da harkan nan ta alqurani zalla
eh
ni abin da na riga na fahimta shine ahlus sunna dai ko mutum da dan alqurani zalla ba su iya fahimtawa akan tafiyan nan tasu ba dan misali shek mu ko da mu dan bamu kai ma matakin dalibai ba wallahi duk sanda mutumin nan ya daddage ta karkare yana ganin ya fassara wata aya shi yayi kokari wallahi sai mu ganshi tsirara sai mu ga gaba dai ai abin da kuskure ya shirme yayi
eh
to amma abin mamaki su kuma ni waɗanda ne fi tausayawa waɗanda yake ja ɗan ɗari ga tunda su dama an gina aqidar su ne ba akan kan karatu ba dan ko ɗan shi'a ba su yarda da wannan karatun nashi tunda da yawan suna karatu amma ɗan ɗari ga su yake ja kuma su ne abin tausayi to dan dai kuma shek Allah ya saka muku da alkhairi ana yin abu ne dan Allah dan addini amma ni na tabbata nan sai to ku kyale mutanen nan mana yi tai ai ba mu ke za ba ahlus sunna ke fahimta ba yan dariqa yake tabbatarwa yana kai sa halaka
indai kana ji malam wallahi malam abinda kawai ba za mu iya ba shine ba za mu iya ganin ana taba kana ji ba za mu iya gani ana taba hadisan manzon Allah mu iya hakuri ba za mu iya hakuri a taba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine kaji dalilin da yasa ba za mu iya hakuri ba baka jin mu ne malam
na shege ina ji
nace abinda yasa ba za mu iya hakuri ba shine ba za mu iya jurewa ba ana taba manzon Allah ana ƙaryata maganar manzon Allah ba za mu iya hakuri ba
wallahi shek gaskiya ne wannan Allah kuma ya saka da alkai amma fa an banda wannan daraja amma da shi a kyale shi dan ba ahlus sunna ke ba da ahlus sunna ke yaki ba da addini ke yaki shi yasa ma a ce ta discussion
haka ne to mu kuma shine abinda ba za mu iya hakuri ba jazakallahu khairan Allah ya saka amma ba haka ba wannan dan kwangila arna ai bai kai yayi magana ni magana ba
wallahi
ai bai kai ba
wallahi duk san da magana sai ni da ya ni da saboda ai gaba
ai bai kai ba ai ba
kamar shi yayi
ai ba sa'a mu bane ai ba sa'a mu bane
eh su kuma dan sai dariqa da ke su dama ba ilimi
ai ba sa'a mu bane dama yayi magana waya za a mai magana mi magana ai ba hadi subhanallah to na rasa caji ma gaba daya abin nan waya ta na'ura ta ta dauki jama'a sai mu da mu yi hakuri mu dasa aya anan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya shiryar da mu ya gafarta zanubanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh